سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس 25 ga watan Dhulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1422 daidai da 6 ga watan February shekara ta 2002 wani lokaci ne wanda a yanzu din nan insha Allah ta'ala a wannan masallaci namu mai suna Firo wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam yaw alhamis 25 ga watan Dhulqa'ada hijra annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na da shekara 1422 daidai da 6 ga watan February shekara ta 2002 za mu fara karatun littafin ainihin wato haƙidar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu a kanta wallafar babban limamin musulunci limamin ahlus sunna da sauran jama'ar musulmi baki daya al-imamul mubajjal abu abdullahi imamu ahmad ibn hanbal Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi tahqiqin baban abdurrahman fawwaz ahmad zamrani wanda ainihin yi wannan tahqiqi a ainihin wato 15 ga watan Shawwal hijira na da shekara 1400 da ainihin 11 a takaice wannan littafi ne daya daga cikin littattafai kanana guda uku wadanda wannan babban malami ya ainihin rubuta su dan bayyana ainihin aqidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu akai aqidar da manzon Allah ya bar mu'mine akai aqidar da manzon Allah ya rasu ya bar ainihin sahabban shi akai aqida annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu da ita wannan shi ne tahqiqin littafin nan ya ciro shi ne daga tabaqatul hanabila a cikin mujalladi na 1 shafi na 130 zuwa 131 a karkashin tarjuma al-Hasan dan Isma'il dan Rabi'i wannan ainihin wato a cikin ya ambaci jimillar aqidar mutun 90 daga cikin ainihin tabi'ai na ainihin limamai na musulunci da kuma manya-manyan limaman musulmi da limaman salaf da kuma malaman fiqh irin su Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal da ainihin makamantansu abinda muke so mu fara da shi shine tarihin shi kanshi al-Imam Ahmad ibn Hanbal wannan littafi ne takaitacce duka bai wuce shafi daya ba zaka ce a duk aqida annabi din ita kenan a baka gane abin da ake nufi ba ana nufin matsalolin da aka yi rikici a tsakanin ahlus sunna da mu'tazila da sauran yan bid'a irin yan shi'a da yan kadariya da makamantansu to daga cikin matsalolin nan wacce aqida ce daga cikin manzon Allah ya rasu akai sai ka rabu da sauran sai ka rike wannan abin da ake nufi kenan don haka ba wai zaman zarafi ne ba ai ta gaya maka akan kaza ga abin da annabi yake da aqida akai a'a matsalolin da ake rikici akai kamar matsalar kaddara shin kaddara gaskiya ce ko ba gaskiya ba in gaskiya ce menene hakikaninta shin ana shafa akan huffi ko ba a shafa akan huffi shin ana bin yan bid'a sallah ko ba a bin yan bid'a sallah wai ma me yake bid'a kuma su wane ne yan bid'a sannan gaskiya ne jihadi tabbataccen abu ne za a iya yin shi ko kuwa sai sadda mahadi ya sauka da makamantan matsaloli irin waɗannan waɗanda aka samu rigingimu akai shine ake son a ji menene annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu akai me ya karantar da sahabban shi menene ya mutu ya bar su akai to shine abin da ainihin wannan littafi yake nufi don haka sai malamin yace tarjamatun mujaza lil imami ahmad muallifi hadha al i'tiqadi takaitaccen tarihi na al imamu ahmad mawallafin wannan aqida ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama atakaice malan yace huwa al-imamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal ibn hilal ibn asad ibn idrisa abdullah ibn hayyana ibn abdullah ibn anas ibn auf ibn qasit ibn zamin ibn mazin ibn shayban ash-shaybani wannan ita ce salsala da ainihin nasabar Imam Ahmad tun daga iyayen shi da kakannin shi da can dai sama haka ce shine Imam Ahmad dan Muhammadu dan Hanbal, ashe da ake cewa Ahmadu ibn Hanbal, Hanbali din ba mahaifin shi bane kai sai kakan shi ne mahaifin baban shi, shi kuma Hanbali dan Hilalu dan Asad dan Idris. Idris din sunan shi na hakika Abdullahi dan Hayyan dan Abdullahi dan Anas dan Auf dan Qasim dan Mazina dan Shaybana Bashaybani, shi yasa kake jin ake cewa Imam Ahmad al-Imam al-Shaybani. Wulida fi Rabi'in al-Awwal sanata 64 wa 100, an haifi Imam Ahmad hijira annabi na da shekara 164. Walamma mata abuhu wa huwa saghirun tawallathu ummuhu wa rabbathu tarbiyatan hasana, yayin da mahaifin shi ya rasu tun yana karami sai uwar shi ta dauki nauyin tarbiyar shi, ta yi mishi tarbiya kyakkyawar tarbiya, kasance uban shi ya mutu wannan bai bada dama ta bar shi ainihin ya zama dan iska, ya zama mashayin shulishu, ya zama dan sara suka, a asiri tarbiyar shi kyakkyawa ainihin tarbiya. Wabtada fi talabil ilmi min shuyukhi Baghdad, sai ya fara neman ilimi daga shehunan Baghdad, can kasar su kenan, garin su kenan, Baghdad ta Iraq. Wa talaba alhadisa, ya fara koyon ilimin hadisi, wa huwa ibn 16 sana, yana dan shekara 16 ya fara koyon hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Qala ash-Shafi'i rahimahullah, daya daga cikin manyan almajiran Imam Ahmad ibn Hanbal, abokan shi kuma sune su al-Imam ash-Shafi'i. Al-Imam ash-Shafi'i Allah ya gafarta mishi, Allah ya ji kanshi, yace Ahmad ibn Hanbal imamun fi samani khisal, Ahmad dan Hanbali limami ne, shugaban musulmi ne, abin aikoyi da shi ne a bangarori takwas. Na farko imamun fil hadisi, limami ne a cikin ainihin hadisi, kwararre ne, ya kai ya komo game da ilimin hadisi, game da fahimta hadisi, game da riwaya hadisi, game da aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta kai matuka wata ran hadisin manzon Allah ya karanta sallallahu alaihi wasallama, annabi ya kira wanzami, an yi mishi kaho, ya baiwa wanzami dirhami kaza, Imam Ahmad yana gama karanta hadisin shi ma ya nemo wanzami ya mishi ainihin kaho, ya biya irin wannan dirhamin da manzon Allah ya biya, saboda tsabar aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda san hadisin annabi hawaka yake rerawa hadisi, hawaka yake rera malaman hadisi, yana cewa dinun nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal matiyati lil fata asaru la targhabanna anil hadisi wa ahlihi farra'yu laylu wal hadisu naharu falarubbama jahila al fata asra al huda wash-shamsu bazighatul laha anwaru, yace addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine hadisi, madalla da kai matashi in kai dace da taguwa irin wadda take ta hadisi, ma'ana yanzan kai a cikin taguwar da ka danka zaka hauka aiki da ita, ita ce hadisi, to madalla da wannan taguwa taka, yace la targhabanna anil hadisi wa ahli, ahir kakka sake ka kyamaci hadisi, karka kyamaci yan naga hadisi, yan zan yi aiki da hadisi, yan aiki da hadisi kakka kyamace su, sai yace falarubbama jahila alfata asra alhuda wash-shamsu bazighatul laha anwar, yace ai so da dama kakan ainihin kauce wa hanyar shari'a, ka nemi hanyar shari'a ka rasa, yace to amma hadisi dai rana ce ga ta nan dodar ta fito babu duhu balle ka ce ka bata sai ka kama sai kai aiki da shi. To Imam Ahmad ibn Hanbal kenan, in dai wajen aiki da hadisi ne, in dai wajen aiki da sunna ne, har sai da takai ta komo wani zamani kowa ya kwanta dama, kowa ya gaza, kowa ya kasa game da kare hadisi da sunna, Imam Ahmad shi ya tsaya ya ci duka, ya ci zagi, ya ci dauri, ya sha sharri da kazafi da wulakanci da talauci da bala'i ba irin wanda ba a hada mishi ba akan aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sakamakon nan ne kamar yadda ba da dadiya ba, in Allah ya zo zaka zo ka ji har ake kiran shi Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a, limamin Ahlus Sunna da sauran dukkan jama'an musulmi, saboda a zamanin shi ba wani limami sai da ya kwanta rawanin shi ya boye, yana tsoron ma a ce shi ya san wasu mutane Ahlus Sunna, Imam Ahmad ko ya tabbatar da rawanin shi na sunna, lallai sai an yi aiki da hadisi sai an kare aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kadeji liman ne a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, imamun fil fiqhi, sannan a wajen fahimtar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan ma limami ne, imamun fil lugha, a wajen lugha kwarewa game da harshen Larabci, nahwu da sarf, balaga da adab da makamantansu, Imam Ahmad ya kai matuka ya kware ga iya waka, ga sanin asha'arul arab, ga sanin ayyamul arab da sauran abubuwan da ke da alaka da adab. sannan imamun fil qur'ani, imamu Ahmad limami ne a wajen karatun alqur'ani, fassara shi ilimin alqur'ani, komai da ya shafi alqur'ani Allah yayi wa imamu Ahmad baiwa irin wanda ya mishi. Sannan imamun fil faqari, limami ne kuma a wajen talauci. Ina ma'anar limami a wajen talauci, me yiwa kai ka fahimci ai abin da ake nufi yafi kowa talauci, yafi kowa fatara, yafi kowa tsiya, ba haka ake nufi ba. In ka ji malaman salaf suna tarihi aka ce wani limami ne a cikin faqar, ma'ana ya iya ririta talaucin shi, ba shi da shi ba zai yadda ya tozartar da kanshi saboda yana neman abin duniya ba, a'a zai haƙura da wannan ainihin talauci da Allah ya aza mishi, ya kuma yadda zai manejin rayuwar shi haka ya gudanar da ita a talaucin. Amma kuma sai ka ganshi a cikin kana'a, a cikin wadata, ya samu wadatar zuci, shine abin da ake nufi da limanci a cikin talauci. Ba wai limanci a cikin talauci, limanci a cikin tsiya yafi kowa tsiya ba, ma'ana ta ɗaya kenan. Ma'ana ta biyu, in ka ji salafu sun yi itlaqin faqaru, wani lokacin suna nufin ainihin at-tasawuf, sufanci irin na sunna. In kana yawan karanta littafin abin nan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, irin su ainihin wato Al-Furqan baina awliya'i ar-Rahman wa awliya'i ash-Shaytan da makamantansu, zaka yawan jin yana cewa su wani fuqara'u ne. In yana cewa fuqara'u, anan yana nufin sufiya waɗanda suke lazimta sunna a wajen sufancin su. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Sannan imamun fi zuhudi, limami ne game da wajen taka tsantsan wajen bin shari'a. Haka ya kamata a fassara zuhudu, jama'a, taka tsantsan wajen bin shari'ar musulunci. Mutum ya rinka taka tsantsan kai ya bi abin da ba daidai ba. Amma fassara zuhudu da gudun duniya, babu shakka wannan na daga cikin ta'adi mafi girma da aka yi a duniya, wanda ya haddasar da bala'o'i iri-iri, sai a ce zuhudu gudun duniya. Wani ma mugu har rawa yake wai shi zikirin shi kenan, zuhudu gudun duniya, zuhudu gudun duniya, ana kuma miƙo mai duniya yana karɓi. To ka gani, ma'ana wai abinda aka fassara mutane zuhudu kenan wai gudun duniya, wannan kuskure ne gaskiya. Ne waka ji muna wani lokacin mun saki kawai muna faɗi ne irin yadda suke faɗi, amma haƙiƙanin zuhudu, in aka ce gudun duniya, ai Allah bai ce a gudu duniya ba. Allah cewa ya wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhira, abinda Allah ya baka a nan duniya kai kokari ka nemi lahira da shi. Ashe in an ce ka guji ita duniya tun farko ma ba za ka nemi wani abu ba, balle Allah ya baka shi ka nemi lahira da shi. Sai ya ce wala tansa nasibaka minad dunya, kar kuma ka manta kana da rago a nan duniya. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka, kamar yadda Allah ya kyautata maka ka kyautata. Ɗaya kenan. In ka karanta suratul A'raf tana cike da bayanai dangane da babu wanda ya haramta sanya kyakkyawan riga, sanya hawa kyakkyawan abin hawa, cin kyakkyawan abu mai daɗi. To sai mutane, sai malamai miyagu sai suka yi muguwar fassara, sai aka ce ai ma'anar zuhudu ya zama kai rigarka ta fi ta kowa mutuwa, abin hawanka ya fi na kowa lalacewa, gidanka ya fi na kowa rakwakwaɓewa. In ya zo ma ka zauna gidan da in damuna ta zo za ta tafi da kai da gidan, ka ji, saboda neman bala'i gaba ɗaya. Duk wannan muguwar fassara ce da aka yi wa zuhudu. Su waɗannan miyagun malamai da suka yi wannan fassara suka ce ma'anar zuhudu kenan, da tafiya ta yi tafiya rayuwa ta ƙura su, suka rasa yadda za su yi, sai kuma suka dawo su nemi halattar da abubuwan da suka haramta, sai suka nemi halattawa kansu, sai suka ce to su khawas ne, su na hannun daman Allah ne, abin duk da yake haram ɗin nan da suka ce to amma ban da su. Mun fahimci wannan da kyau ko? Su ne sai Malam Abdulrahman bin al-Jawzi ba da labarin su a cikin littafin shi ainihin wato Talbisu Iblis, yace sai suka koma suna holewa irin yadda suke so, daga nan ne kada kadan mandiri suka shigo da abubuwa na holewa, sai a ce ai shi wani shehi ne, ai shi wani kaza ne, dan haka dokar da ko kuke aiki da ita ta haram da halal, shi ba ita yake aiki da ita ba. Kun ga duk wannan ƙetare haddi ne kawo, babu wanda ya haramta. Abinda Allah yace qul man harrama zinatallahi allati akhrajaha li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizqi, yanzu alamar tambaya Allah yake sawa tana kallon ka, ita alamar tambaya Allah yana cewa ka ce musu, ka tambaye su wane ne ya haramta at-tayyibat, ma'ana kyawawan abubuwa da Allah ya halitta, na tufafin sawa, agogo ne, riga ce, rawani ne, hula, takalmi, mota ce, wanda irin abu. Sannan sai ce wa tayyibatu min ar-rizq, da abinci wanda yake mai daɗi ko abin sha, waye ya haramta? Babu. Sai Allah da kanshi yace qul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya. A nan duniya Allah ya yi waɗannan abubuwa ne don mumine su ci mai kyau, su sha mai kyau, su hau mai kyau, su auri mai kyau, su sa mai kyau. Amma kafirai sukan ci albarkacinsu saboda zaman duniya ba zaman lahira ba ne. Sai ce amma khalisatan yawmal qiyama, ranar qiyama sai mumine kaɗai. Don menene? Saboda rashin fahimtar addini. Sai ku ƙaurace gaba ɗaya, wai sai ka ga malami wai in ya shiga kasuwa wai ƙara dukunku na rigar shi yake ma kar ta taɓa katan ɗin tireda kaza, wai maƙalewa yake haka yana kakkaucewa, wai shi saboda tsarki. Me ya kai? Sai suka fassara mutane addini a karkace. Sai suka zo suka rasa yadda za su, haka haka ya ka samu wani mugu, sai da ya gama fassara mutane zuhudu a kan cewa gudun duniya. Wata ran sai aka gan shi kuma ya je restaurant, an haɗa mishi abu da salad da abubuwa kuma yana ci. Allah gafarta malam, kuma lafiya yaya? Ka ce kuma ba kyau kaza kaza gudun duniya. Sai ya ce wai likita ne ya ce mishi ya rinka ci saboda waye abu. To dama ka riga ka bushe, ka kandame, babu maiƙo jikinka, dole likita ya ce ka rinka cin abubuwan da za su dada maiƙo jikinka. Ka ga dabara. To amma ku ba a likita bai bada fatawa akan ku ba, don haka yana nan haram. Don Allah me yayi zafi? Me yayi zafi? Abinda ake so ka kiyaye shine abu biyu. In ka kiyaye abu biyu shikenan, ka kiyaye haram, ka kiyaye shubuha. Duk abin da yake haram kakkaci kakkasa kakkahu. Duk abin da yake akwai shubuha a ciki kakkaci kakkasa kakkahu, shikenan ka zauna lafiya. Duk abin da ya zama halal ne perere, an dauka an baka, ko kayi sana'a ka samu, wannan ya halatta maka, shikenan sai kai amfani da shi. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Saboda haka Imam Ahmad ibn Hanbali aka ce limami ne a wajen zuhudu, wajen taka tsantsan game da shari'ar musulunci, kar ya afka ma abin da bai halatta mishi ba. Imamun fil wara, sannan kuma limami ne wajen tsantsenin kaucewa abubuwan da suke akwai shubuha a ciki, to yana da tsantseni a wajen wannan har ya zan limami. Sannan imamu fi sunna, limami ne kuma a cikin sunna. Walaqad sabata al-imamu Ahmad fi al-mihnati allati ta'arrada laha thubut al-jibal ar-rawasi. Aka ce imamu Ahmad ya tabbata, ya kace a wata jaraba wadda ya tinkare ta katewa, irin katewar manya-manyan duwatsu. Ala wa hiya fitnatu khalqi al-Qur'an, ita ce fitinar cewa Qur'ani magana Allah ne koko shi ma halitta ne cikin halittun Allah. Allati safhala amruha fi ahdi al-Ma'mun, wadda al'amarin ta ya haɓaka a lokacin sarki Ma'mun. Al'amarin ya haɓaka, aka samu malaman gwamnati, malaman bid'a, suka ce Qur'anin nan fa ba maganar Allah bane, fassarar maganar Allah ne. Me wannan magana take nufi? Misali, yanzu idan shugaban ƙasa ya tashi zai yi jawabi ne da harshen ƙasa, ƙasar da ake turanci yayi da turanci, ƙasar da ake abin nan larabci yayi da larabci. Misali, yanzu shugaban ƙasar Najeriya in ya tashi jawabi yana yi da turanci, in yi jawabin nan da turanci, in aka tashi gidan rediyo Najeriya na Kaduna wannan jawabin nashi da yayi da turanci, amma kai da Hausa zaka ji shi a gidan rediyo Najeriya na Kaduna. In ka koma gidan rediyon Najeriya na Ibadan wannan jawabin sai ka ji shi da Yarabanci. In ka koma gidan rediyon Najeriya na Enugu wannan jawabin sai ka ji shi da Inyamuranci. To sai ya zama yanzu in ka zo kana sauraron gidan rediyon Najeriya na Kaduna, in ka ji an ce ya ku 'yan Najeriya, barkanku da almuru, bayan gaisuwa muna fatan ƙasa lafiya kaza kaza, wannan jawabin sai a ce da an gama sai a ce jawabin shugaban ƙasa kenan. Amma shin haka shugaban ƙasa ya yi? Ma'ana fassarar jawabin shi ko? To sai waɗannan fatattu Mu'tazila suka ce wannan Ƙur'ani da kake karantawa idza jaa nasrullahi wal fath, suka ce ba haka Allah ya faɗa ba. Allah ya faɗa ne da wani yare wanda babu wata halitta da za ta iya fahimta shi. Lokacin da zai saukar da shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ya fassara wa Jibrilu shi da Larabci. Saboda larabci yare ne na halittu wanda gashi da harufa da kalmomi ana iya fahimta. Don haka sai suka ce to wannan Qur'ani da ke gaban mu ba magana Allah ba ne, fassarar magana Allah ne. To daga nan ne wannan sarki sai ya ɗauki wannan muguwar aƙida, sai aka mai da abin sai ya zama decree, doka ta ƙasa, akan duk wanda ya ce Qur'ani magana Allah ne za a yanka shi. Aka kama bayan Allah, aka yi ta kashewa, aka yi ta kulla wasu. Imamu Ahmad a wannan zamanin ya tinkari wannan fitina, ya kace aka da kai aka wulakanta shi aka daure shi aka kai shi dan kurkuku aka aje shi duk wata hanya almajiran shi da ƴaƴan shi suka nemi ko zai yiwu ya danyi ta'awili dan a sassauta mishi yace a yana nan ba wani jawabi da zai iyakar magana kenan qur'ani magana Allah ne wata rana da tsanani ya tsanani sai aka kamo shi da shi da Imam Shafi'i bayan an dake su an lallasa su an casa su aka tara jama'a baki ɗaya a majalisar sarki to jama'a waɗannan sune malaman nan da suka zo suka kawo fitina suka raba kan musulmi suka ce qur'ani magana Allah ne to ka san jahili ba shi da control jahili shi duk abin da aka lakana mishi shikenan sai ya dauka shikenan yanzu America da ta maida mutane jahilai shikenan da tace musu war against terror su ma sai suka ce war against terror amma waɗanda suke intellectuals masu ilimi fa abinda suke bincike tukuna let's define what is terror and what is terrorism and who are those terrorists a san fassarar me yake ta'addancin tukuna amma jahilai irin su ainihin sauran kasashe ko irin su Blair irin su kasashen Russia da irin Saudawa da sauran duk sai suka dauka yaki da ta'addanci su ma yaki da ta'addanci amma kaga Bashar Assad ha dan gidan Hafizul Assad sarkin kasar Syria da yake shi yayi karatu me yake sai yake shi yana son a fassara mai a bashi definition na terrorism tukuna sannan ya sanya za a yi a yaki da terrorism din kuma su waye terrorist din kaga shi da yake doctor ya yi karatu amma sauran da yake jakuna ne fa shikenan sai suka ce to shikenan Bush yadda ka faɗa daidai ne a ci gaba haka al'amarin yake a lokacin da aka lakana wa jahilai qur'ani ba maganar Allah bane kawai sai suka dauka yanzu anan Maiduguri haka jahilai suka aka cuci jahilai malam Ja'fari dai nuna mutane aqidar musulmi aqidar manzon Allah cewa Allah na sama shikenan sai aka samu arna daga cikin wasu malamai sai suka tashi sai suka ce a'udhu billahi Allah yana sama la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai jahilai suka ce mu ba ma za mu iya fadi ba ka ji jahili mu ba ma sai iya maimaita ba saboda tsabar imani to jahili ke wadannan jahilai aka tara su a majalisa ana ta kallon su Imam Ahmad yanzu wannan ne yake qur'ani magana Allah ne la ilaha illallah a'udhu billahi qul to shikenan aka taru to Imam Ahmad yaya kana da magana da zaka yi ce a iyakarta kenan qur'ani magana Allah ne aka ce bai da ku bane aka da kai aka da kai duka na wulakanci aka lallasa shi aka ce koma da shi kurkuku Imam Shafi'i da ya ga yadda Imam Ahmad yadda ku sai ce a tsaya shi gaskiya yana da magana aka ce me maganar ka sai daga yatsin shi yace alqur'ani at-taura injila zabura suru ibrahima sai yace hazihi al-khamsatu kulluha makhluqatu yace waɗannan biyar din gaba ɗayan su halittu ne ma'ana ba ma wai qur'ani ba duka biyar din nan amma shi tauri yayi a lokacin kwanaye yana nufin yatsin nan halittu ne ba ma qur'ani ba su ko sai suka fahimci yanzu ya da ku ne ma ba ma qur'ani ba duka ma yace halitta ne sai aka ce Allah ya so ka tafi Imam Ahmad haka ya zauna cikin kurkuku da wulakanci da zagi sai bayan da wannan sarki ya rasu sai ya zan cikin ƴaƴan sarkin da awar nan ta harbe su ta Imam Ahmad haka wallahi ku ci gaba da da'awa ku ci gaba da fadan sunna kun ga duk sarakunan nan na kasar Hausa duk mun cinye gidajen su da ikon Allah amma sai kowanne ya kice tukuna zaka gane amma kai a hankali kai baka san abin da ake ciki bane duk mun cinye gidan yanzu da ikon Allah amma jira ake wane kife wane sa kai wane wuce ke wane tafi duk waɗanda za su biyo bayan zaka ji su da tsantsar aqidar musulunci ne amma abin hakuri ne kai baka da shi Imam Ahmad da awashi ashe ta shiga gidan sarki wanda za aka nada a kujerar sarki sai zan yana da kyakkyawar aqida irin ta Imam Ahmad shikenan kwana biyu aka ce a dubi matsalar Imam Ahmad aka fito da shi daga gidan kurkuku aka bashi hakuri aka sake shi aka kai shi gida ba dade ba sai aka hada makudan kudi kuma sai aka ce a aika wa daliman gida saboda liman ya sha duka ya kamata ya ci wasu zabi ko yan talatala ko yan shila ko menene dan ya gagije Imam Ahmad aka kai mishi kudi da gawa aka ce daga gwamnati yace hazihi ashaddu min tilka yace wannan bala'in kuma yafi wanda muka fito Almajirai suka ce me kake nufi yace kana malamin sunna gwamnati ta kullo kudi ta baka ka amsa yace to wannan bala'in gwamnati kai zaman ka a kurkuku Imam Ahmad ibn Hanbali ke Imam Ahli Sunna wal Jama'a to shine aka ce ya tsaya tsaiwa irin ta kafaffun duwatsu manya-manya a lokacin da wannan fitina ta taso ya kare aqidar musulmi shine sai malam yace tuwasiyal Imam Ahmad yawm al Juma'a Imam Ahmad ya rasu a ranar Juma'a الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 41 يا رسول أين يمواتو لا نرغو مشا ديو قوات الربيع الأول شكرا تأري ديو دا 40 دقيا عن 77 سنة هنا دا شكرا 70 دا بقوي ألوكة يو شكرا شدبو تأري دا تأري دا 80 دا إيدا متوى dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da ɗaya da mutuwa imamu ahmad ibn hanbali kenan imamu ahli sunnati wal jama'a gwagwarmayar nan da imamu ahmad ya ita ta kare aqidar musulmi irin gwagwarmayar da sayyidina abubakar ne siddiqu ya lokacin da annabi ya rasu wata muguwar aqida ta kusa ta shigo musulmi daga mutuwa annabi ko rufe shi ba a yi ba umar ya tsalle ya ce manzo Allah ba mutuwa ya yi ba sahabbai suka ce ya rasu ba kana gani ne ce manzo Allah ne zai mutu kuna hauka ne manzo Allah ya tafi ganawa da Allah ku ce ya mutu annabi Musa ma ba ya gana da Allah ba sai wasu suka ce ya gaskiya ne kuma shikenan wannan aqida sai ta fara neman ta yawo Abu Bakr yana da wata mata da ya aura sai mata gida a can a walil Madina can wajen garin Madina a lokacin nan haka ce randa annabi ya rasu sai zan can ya kwana sai da aka ga ya mai ya taso ta kanas sai shigo cikin gari yazo ya samu Umar a masallaci ya rika musulmi cewa ai lallai manzo Allah ba mutuwa ya ba ya tafi ganawa da Allah ne wasu sun amince wasu ba su amince ba amma dai Umar ya zara takobi ya hau kan minbari ya ce duk wanda naji yana nishi wai manzo Allah ya mutu ya ce sai na fara kai shi saboda haka nan da nan aka natsu aka yi shiru ana jiran dai yadda Allah zai sai ga Allah ya kawo Abubakar Siddiq Abubakar Siddiq yana zuwa lafiya ai annabi ya rasu sai ya natsu sai ya wuce cikin ɗakin kai tsaye ya je buɗe inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake da mayafi ya sumbance shi Abubakar ya fashe da kuka ya ce fitta hayyan wa mayyitan ya rasulullahi ya manzon Allah ko kana da rai ko ka mutu ƙanshi kake yi sai ya fito ya ce wa Umar sauko daga kan minbari Umar ya ƙi saukowa sauko ya ƙi saukowa kawai sai Abubakar sai juya ya tsaya kan jefa minbari ya fara innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina khutbatul haja tsaf da ya kawo aka ce duk mutane sai suka tarwatsa daga gaban Umar sai suka dawo gaban Abubakar yana gama khutbatul haja sai ya kawo wannan ainihin aya وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اما ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اي النبي با يزو دوما بني كما يد سوران انبوا ده منزني suka mutu shi ma zai mutu annabawa baki daya sun mutu shi ma zai mutu dan ya mutu ko an kashe shi sai ku ridda ai wanda ya ridda kanshi ya cuta bai rage Allah da komai ba wannan da suka tsaya akan addini kuma Allah zai ba su lada nan da nan sai ayar nan sai ta bigi jama'a Umar saboda rudewa da ya zara takobi yanzu sai takobi ta fadi jikin shi ya sanyi Anas yake sai muka ji kamar lokacin ayar ta sauka da ashe duk ba mu fahimce ta ba akwai matsaloli da dama a sa'ar da ake karantar da kai matsalolin ba sa shiga jikinka sai abin ya faru to a lokacin ne sai ka ji a'a to yanzu ne fa fassara abin nan ta yanzu kullun ana ce maka kai hakuri akan addini kai hakuri akan addini sai ran da aka yi maka wani abin da zai kama kai hakuri a ran nan ne ake son a ga wacce magana tana tasiri akan ka ko ba ta tasiri saboda haka Abu al-Imam Ahmad ibn Hanbali a wannan lokaci shi ya kwato aqidar musulmi da iznin Allah kamar yadda sayyidina Abubakar as-Siddiq ya kwato aqidar musulmi a lokacin nan in ba haka ba da sai aqida ta shiga cikin musulmi ai cewa ba zai yi annabi ya mutu kamar yanzu yadda wasu zindikai zaka ji suna cewa ai annabi ba mutuwa yayi ba ai fa kuwa yayi ai manzo Allah fa kuwa yayi sai ka ji sai ai cewa ai to kai yaro in ba dan annabi fa kuwa yayi ba ka za ta yadda a yanka ta oh kaji makaryaci wallahi ƙarya kake annabi ya mutu sallallahu alaihi wasallam nassin alqur'ani da nassin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mutuwa kuma irin yadda kowa ke mutuwa haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam baya yawo yaje gari kaza yaje karkashin kyalle kaza yaje wurin suwa ne yaje wannan aqida ce nasraniya aqida ce ta kristoci kai baka sani ba Kiristoci ne ke da aqidar ai Annabi Isa yana nan yana yawo yanzu a ko ina, Maryamu ma tana nan tana yawo, har anan Enugu State ma ba da dade wannan ba an yi da'awa cewa an ga Maryam uwa Annabi Isa. To wannan aqida ce ta Kiristoci, kai baka sani ba, ta shigo maka cikin Musulunci. Shi yasa akwai buƙatar a karantar da mutane, a fadada musu game da sanin aqida, a san aqida kaza dan kan wata ta sanya maka ainihin kallabi ta shigo maka. Allah ya kiyaye. Imam Ahmad kenan, Allah ya gafarta mishi. Ashharu musannafatihi al-musnad wal-ilal wa ma'rifatu ar-rijali waz-zuhd war-radd 'ala al-jahmiyya wa fada'ilu as-sahaba was-sunnah was-salati wa ma yalzimu fiha wal-wari' wal-iman wa ghayruha al-kathir. Yace shahararru daga cikin littafan shi sune al-musnad. Shi yasa yau nazo maka da musnad, ka ga musnad, kana jin ana cewa musnad, yau ne ka ga musnad. Wane mutum, wani aiki? Sai su Imam Ahmad ibn Hanbal mala. Imam Ahmad ibn Hanbal kenan, Kitabul Musnad, ka ganshi haka ɗai mujalladi 30. Su Imam Ahmad kenan. Ahmad Shakir ya fara tahqiqin shi da sharhin shi, sai Allah ya dauki ran shi. Musnad din nan, bari ka ji abin da Imam Ahmad yake cewa. Yace wa dan shi Abdullahi da ya ruwaito mana wannan littafin, yace istafiz bi hadha al-musnadi fa innahu sayakunu lin-nas imaman. Yace Abdullahi, ka kula da musnad din nan, nan gaba shi kanshi musnad din nan zai zama limamin musulmi. Ba wani hadisi da ke cikin kutubu sita din nan yana yawo sai da yanzu akwai shi cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbali. Ne ma'anan musnad ma tukuna. Malamai suka ce ai in ka ji an ce littafi musnad ne, ana nufin littafin da aka tara riwayoyin sahabi guda daya a wuri guda, ya zama shi kadai aka ruwaito, kamar musnad na al-Imam ainihin al-Marwazi, musnad Abi Bakr as-Siddiq. Hadisan Abu Bakr as-Siddiq kawai al-Marwazi ya tara a ciki. Akwai musnad na Fatima wanda al-Imam Suyuti yayi, akwai musnad na Umar wanda Ibn Kathir yayi. To irin waɗannan kenan. Ko kuma ya zama madadin a ce babin kaza, sai a ce babin hadisan wani, sai a ce musnadu wani, hadisan wani, sai a tara hadisan Aisha, hadisan Abubakar, hadisan Aliyu, hadisan Al-Hasan, irin waɗannan. To haka Imam Ahmad yayi, kowane sahabi sai a kawo hadisan shi. Ba za a lura babin zakani, sallah, azumi, aqida duk ɗaya ne kawai, sai a tara a wuri ɗaya. Fa'ida daga cikin fa'idojin musnad shine, duk sanda wani ya ce maka hadisi kaza, ai Abu Huraira ne ya ruwaito shi, sai kai marmaza kana duba musnad, sai ka ce to a musnad dai Imam Ahmad bai nuna haka ba. To akwai masanidu da yawa, amma na Imam Ahmad shi yafi girma. Al-Imam Al-Humaydi malamin Bukhari yana da musnad, Al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba yana da musnad. Malamai fa da yawa sun rubuta masanidu. A takaice dai littafin shi mafi shahara shine musnad na Imam Ahmad din, sai kuma littafin Al-Ilal wa Ma'rifatu ar-Rijal, sannan sai kitabu zuhudi juz'i guda ɗaya ne ƙarami haka, sai kuma ar-radd 'ala al-jahmiyya, raddi ga jahmawa, waɗannan da ke cewa kada a ce Allah na sama, sai dai a ce Allah na ko'ina, ko kuma a ce Allah baya ko'ina. To raddi gare su, sannan da falalolin sahabbai, da kuma kitabu sunna. In ka ji an ce kitabu sunna, kitabul aqida ake nufi. To wannan kitabu sunna din shi ma takaitacce ne, gashi nan ainihin wato banda wannan din, gashi sifatul mu'min min ahli sunna wal jama'a da ainihin makamantansu. To usulus sunna din nan, to Imam Ahmad ya rubuta, gashi dai yana cikin wannan littafi da ke gabana wanda zan zo zan yi mana magana akan shi in Allah ya so. Sannan sai kuma littafi da ya sa wa suna as-salatu wa ma yalzimu fiha, wato sallah da abubuwan da suke lazimi a cikinta, da kuma littafin al-wari' wal-iman, da wasu littafai dai da yawa Imam Ahmad ya rubuta su, Allah ya gafarta mishi. Wannan ainihin littafin, kamar yadda ka ji shi ne ta haƙiƙin littafin, ya ce ya ɗauko shi ne daga tabaqatul hanabila. Ni kuma daga cikin jeren giyar wasu littattafai ne da aka samu wani malami daga cikin almajiran al-Sheikh Muhammad Nasir Din al-Albani. Gashi ya ce a ƙa'idu a immati salaf, taron dangin aƙidojin, ko kuma tattaruwar littattafan aƙidojin salaf. Gashi wajen littattafai ne fiye da 40 ko 50 a nan. Aqidatul Tahawiyya, Aqidatul Hafiz Abdul Ghani, gashi wannan malami ainihin shi Abu Abdurrahman din ya biya tattara su, yayin ta haƙiƙin su, aqidar mai risala ne, aqidar wane ne, aqidar Ibn Qudama, aqidar bi ya biya tattara su anan gaba ɗaya. To daga ciki ne ya kawo wannan gata, kamar shafi ɗaya da kwata haka. jama'a mun gane wannan da kyau ko to shine sai yace as-sunnatu allati tuwfi anha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sunnat da manzon Allah ya rasu akanta me yake nufi da sunna aqida aqidar da manzon Allah ya rasu akanta sallallahu alaihi wa sallam da sha kasa sai yace unzurha fi tabaqatil hanabila in kana so ka je kaga inda ya dauko ta ne daga littafin tabaqatil hanabila a cikin mujalladin farko shafi na 130 zuwa 131 to kamar yadda na faɗa mana ba fawai zaka ga dogayen bayanai bane akan matsaloli a kamar yadda nace matsalolin da ake rikici akai ka san aka zo za a ce to yanzu me gaskiya me manzon Allah yake akai shi manzon Allah ya rasu akan ya yadda azagi sahabban shi misali manzon Allah ya rasu akan azagi mutan gidan shi to yanzu kaga har mazhabi uku ya fito yanzu ga mazhabin ahlus sunna ga mazhabin ainihin yan shi'a ga mazhabin kuma nawasi ahlus sunna sune suke cewa kar azagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yan shi'a sune suke cewa azage su in aka dawo sai a ce ahlus sunna suke cewa a mutunta yan gidan annabi tun daga matan shi da yayan shi da jikokin su nawasi ba kuma suke cewa a wulakanta su azage su a tattaka mutuncin su to yanzu waɗannan rigingimin da ake to meye annabi ya rasu akai to shine za a kawo maka shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu akan cewa ya bar mutane akan aita jayayya aita jidali aita dauki ba dadi a addini wasu suka ce eh sune almanatiqa yan mandiki suka ce a koyi mandiki aita jayayya jidali dauki ba dadi law kana kaza la lazima an yakuna kaza wa idha kana kaza fala budda an yakuna kaza suka ce aitai to shin annabi ya rasu akan haka to irin waɗannan matsalolin ne dan haka zaka ga takaitaccen karatu ne jama'a mun gane wannan da kyau ko sai malam yace qala abul husaini muhammad ibn abi ya'la anba'ana al-mubarak qala akhbarana abdul aziz al-azji qala haddathana abu bakr al-hafid qala haddathana al-hasan ibn isma'il ar-rabi'i qala li ahmad ibn hanbal imam ahli sunnati was-sabiru tahta al-mihna kaji fa malamai kaga littafin nan bai wuce shafi 1 da rabi ba bai ma kai shafi bai wuce shafi 1 da kwata ba amma kaga sai da aka kawo isnadi to jillita tafin fiqhun ka da kake bala'i akan sa haka koru wani daga kungiya dan Allah ka kawo mana isnadin kwaya daya ina son ka kawo mana isnadin kwaya daya nan da mutu isnadin risala ko iziya ko ishmawi ko askari ko mukhtasar ko qawaidi balle ma qawaidi da ko sunan wanda yayi shi babu a duniya akan kawaidi in wani yace kaza kaza sai ka ce a kore shi daga kungiya ko a tire shi daga limanci duk abin da mutun yayi musu a duniya matakan ba qur'ani ne ko hadisi ba bai cancanta a wulakanta shi ba balle a ce a tire shi daga a kore shi a dakatar da shi daga wa'azi a tsaye da shi ayi kaza ayi kaza ayi kaza ka duba littafi ne bai wuce shafi daya da kwata ba amma kaga sai da aka kawo isnadi dan ka san malaman hadisi haka suke tun daga farko har ƙarshe duk wani abu da za ka kawo sai an waka in za su kawo ka je ka karanta gharibul hadith na Imam Abu Ishaq al-Harbi da na al-Harwi waka in malamin hadisi zai kawo sai ya kawo maku isnadin ta wai a ina ya koyo ta waye gaya mai shi malamin waye gaya mai kai duka daina ma maganar wannan shu'ara ussitta waqoqin yan iskan jahiliya malaman hadisi da suka tashi sai da suka ruwaito da isnadi ka je ka karanta tabaqatu shu'ara sai da suka kawo isnadi duk da daina ma wani abin nan waƙoƙi irin nan su shata da su dan anaci da sauransu ba a ce sai da izina ne haka su sunna su take duk abin da zaka yi sai su ce kai waye gaya maka a ba wani ina ka karanta babu sai a ce to zauna kar ka sake magana saboda a huta daga sharrinka da fitinarka jama'a mun gane wannan da kyau to amma a yau sai aka saki kowa yayi magana ina ga karanta sai ce a wai tun yana makaranta ne ya taba jin an fada to waye gaya maka sannan malaman hadisi sai suka dauki dabi'ar kowaye ya gaya maka ilimi komai kankantar shi ka bayyana shi saboda ka bashi haƙƙin shi da suka bayyana sunayen malaman su sai Allah ya bayyana sunayen su yanzu dai kaga gashi wannan aqida ce za a kawo mana gashi amma sai da ya kawo yace qala abul husaini shi mai asalin littafin tabaqatul hanabila ke yace baban husaini muhammadu dan abiya ala yace anba'anal mubarak qala akhbarana abdul azizi Mubarak ya ba mu labarin da ya ce Abdul Aziz ya ba shi labari. Abdul Aziz Al-Azdi ya ce Abubakar Al-Hafid ya ba shi labarin da ya ce Al-Hassan ɗan Ismail Al-Mufid ko? Na'am, Abubakar Al-Mufid ya ce ya ba shi ainihin labarin da ya ce shi kuma Al-Hassan ɗan Ismail Al-Rib'i ya ba shi labari ya ce قال لي احمد بن حنبل ينزل الحسن بن اسماعيل الربيعي شيني الماجرين امام احمد يجي امام احمد بن حنبل امام اهل السنه لامام اهل السنه والصابر تحت المهنه مي حقوري اقرقشين جربت ده تساميش وندي حقورتي يدوجي دان يكار عقيده المسلمين كما ينزل دين نان جماعه دين malamai sai suka koma kowa ya koma ya kwanta wayan wai kowa bai sanye bakin jini haka samu wani arne ya fito ya zagi tauhidi bana suka yi shiru wai me yasa wai saboda gwamna ya hada su ya ce to ai hadin kai a jaha hadda wannan arnan aka hada su aka ce ai hadin kai fa shi wannan arnan bai ga girman martaba gwamnan da yace ai hadin kai ba ya fito ya soki tauhidin da su wadannan suka yarda da shi amma su sai suka kasa mai raddi wai dan kar su rusa hadin kan da gwamna ya hada su akai me yasa wai su ba su son su bakin jini ka azo ba su samu kujera haji ba haji ba dole bace sai kana da hali da Allah ka daina wahalar da kanka Allah da ya shakanta haji yace dole ba sai yace sai kana da hali wallahi alal nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila Allah ya farlada mutane su ziyarci dakin Allah ga wanda ya samu iko in baka samu iko ba ko danka ya biya maka ka iya cewa ba zan je ba domin cewa ya liman ga wanda ya samu iko kai baka samu ba sai wani ya ce gashi sai ka ce a ba zan samu zuwa amma kai da kanka ka samu iko to dole ka je in ka kifa sai Allah ya ce wa man kafara fa inna Allaha ganiyun 'alal 'abid wani ya je hajji ta fuso 30 amma akan hajji ta 31 kuma sai yi da imanin shi ka duba Imam al-Baghawi da muke karanta duk ilimin malamin nan aka ce bai samu zuwa aikin hajji Shehu Usman dan Fodio sai da malamai suka sabani wai ya je aikin haji ko bai samu dama zuwa aikin haji aka kai aka komo aka kai aka komo ka je ka karanta littafin Al-Mujahidul Kabir na Dr. Aminuddin Abubakar Al-Mujahidul Kabir a Sheikh Usman ibn Fodio shin yayi haji ko bai ba da Al-Islamu fi Nigeria na malam Abdul Adam Ilori ka je ka karanta wasu suka ce yayi wasu suka ce bai yi ba wasu suka yi tawili gashi nan dai inda karara ya sami yaya babu matsala karara kowa ya san yayi yanzu waye zai sabani Abubakar gumi ya haji ko bai saboda haka ya kamata malamai ku gane wannan musulunci shine abin karewa da hularka da rawaninka da gidanka da komai ba shine abin karewa kamar musulunci ba amma a tashi a ci mutuncin addinin musulunci saboda an riga an siye ku kasa kare addinin musulunci to Imam Ahmad shine a wannan lokacin ya daure haka a yanzu din nan kowane malami ya koma yayi kwantiyar shi yana ji ana taka addinin musulunci ba zai fito ya magana yana ji ana wulakanta addinin musulunci ba zai fito ya magana amma da yaji wata matsala ce da in yayi magana gwamna zai maraba da shi a ce kai akramaka Allah wannan ai mun ji kuna jawabin a zauna lafiya Allah ya saka da alheri Allah ya saka kaji mantsiya ce a zauna lafiya dan ya samu damar damfarar jama'a shi kuma su ko malaman su yayyafa wuta a zauna lafiya shi kuma ya cuci jama'a cikin cutar da yasa a dan fitan musu da kujera daya ta umara a dan biya mishi sadaki a dan yi wa gidan shi washawasha shikenan fa shikenan abin da kake nema kenan yaushe za a ce jama'a a fito kasan nan a ci mutuncin tauhidi a ci mutuncin kitabut tauhid tauhidi da Allah yake mishi kirari tauhidi da malamai suke cewa allazi huwa haqqullahi alal ibadi amma malamai ku ja baki ku shiru kuma gobe ku ce kuna kara tauhidi kuna wa'azi a zo a bi tauhidi kuna cewa a kula da tauhidi ba maganar banza kuke yi ba kuna yaudaran mutane ne babu yadda za a kara sunna wallahi sai an yi fada da dan bid'a ina son ku san babu wata mazhaba ta uku da ake bi a zauna lafiya tsakanin ahlus sunna da dan bid'a dole ne dan bid'a kawai sai an yi baran-baran a san ina ne matsayinka shin kai kana tare da ahlus sunna ne ko kana tare da yan shi'a ne a wai kai kullun kana son ne kai la ilaha ula'i wala ilaha ula'i ya kamata mu san cewa addinin musulunci shine abin karewa yanzu dubi Imam Ahmad ibn Hanbal wacce wuya ce bai ci ba duk wani malami da ka taba gani ko waye kai da kake saurare na a yanzu ko kake kallo na wallahi baka taba ganin irin Imam Ahmad ibn Hanbal ba baka taba ganin irin Imam Ahmad. Aka ce ya haddace hadisi alfu alfi hadisin, hadisi miliyan guda ya haddace. Ka karanta Sublus Salam farko-farkon shi tarihin Imam Ahmad ibn Hanbal. Yanzu wani malami ne zaka samu ya haddace maka lafiyayyar hadda 40 hadisi? Lafiyayyar hadda 40 hadisi ba isnadi ko kwaɗai cikin shi, amma ka samu wane ne ya haddace maka? Amma dubi Imam Ahmad, amma dukan shi ake kara addini. Dubi Ibn al-Qayyim, karanta tarihin shi ma, karanta Sublus Salam, can babul saki. Kaga dukan da yake da wahalar da ya sha akan kare fatawa ce da sai daidai da sunna. Saki uku mutum ya saki matar shi, ya ce ya sake ta saki uku, aka ce a mai mishi da ita. Akan haka duk ranar kasuwa ke dauko shi a zashi kan jaki ko kan raƙumi, ana yawo da shi, ana dukan shi a gaban jahilai, ana cewa ku dube shi, ya ce in an yi saki uku za a iya mai da matar. Amma haka ya zauna a cikin wannan wahala. Ibn Taymiya a cikin kurkuku, a kurkukun, a cikin rijiya aka ɗauko gawar shi, ya mutu saboda kare tauhidi. Amma ku ba za ku iya daurewa ba da baƙin jini da wahalhalun rayuwa, ku daure mana. Kuma yanzu ma wace wahala ce? Wahalar duk da ake sha ta da'awa yanzu fa ba ta wuce zagi da sharri, iyakarta kenan fa. In ka ɗauka da gaske kake musulunci, sai ya zan kana da izzar da wallahi ba a iya zagin ka a idanka, sai dai in ka wuce a ce shi ne. Amma wallahi a idan ka ba za a iya zagin ka ba, saboda Allah ya ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al munafiqina la yafqahuna. Allah da manzon Allah da mu'mini su suke da izza, su suke da buwaya, sai kaga mu'mini kwa daya gallabi kowa. Alhassan aka zo aka ce mutane suna shakkaka ko magana, sai su rinka cewa suna fargaba. An je kana da girman kai, ce ba girman kai bane, izza ce, izza ce, buwaya ce. Saboda haka ka cancanci siffa ta izza. Duk wulakancin da za su yi maka, ka je ka nemi yadda za ka rayu mana, ka kare mutuncin addinin musulunci. Amma har ya zama malami ya san gaskiya amma yana taka tsantsan wajen ya faɗi, kai ya faɗi a kai wa Alhaji wani kasa ɗin ko wajen ya laɓai wani ne, saboda yana tsoron kar niyyar gidanshi ta lalace. Allah ya kiyaye. Duk da haka addinin Allah ya lalace, wallahi al-azim. Gashi dai kana ga Imam Ahmad Dubi almajirin shi ne, gashi abin da yake cewa Imam Ahli Sunna. Sannan sai ce wa sabiru tahta al-mihna, wanda ya daure ya yi haƙuri a ƙarƙashin jarabawar da ta same shi. Imam Ahmad ya ce ajma'a 90 rajulan min at-tabi'ina wa a'immati al-muslimina wa a'immati as-salafi wa fuqaha'ul amsari ala anna sunnata allati tuwfiya 'anha rasulullah sallallahu alayhi wa sallama. Imam Ahmad ya ce ajma'a 90 rajulan min at-tabi'ina, tabi'ai guda 90. Waye tabi'i? Shine wanda ya ga sahabi, ya sadu da sahabi, ya yi imani da Allah da manzon Allah yana tare da wannan sahabi, har ya mutu akan imanin nan da Allah da manzon Allah akan ainihin ya sadu da sahabi din nan, shine tabi'i. Kamar su al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib, irin su Ata'u, irin su Zuhri, irin su Abu Hanifa, duk waɗannan tabi'ai ne. Na ƙasa da su irin su Imam Malik, su ne atba'u tabi'ina, waɗanda aka fi sani da tabi'u tabi'ina a ƙasashen nan namu. To irin waɗannan manyan tabi'ai, waɗanda suna daga cikin mutanen da Annabi ya ce khairun nasi qarni, mafi alherin mutane su ne mutanen da suka rayu tare da ni, sannan sai waɗanda suka biyo bayansu, sannan sai waɗanda suka biyo bayansu. To Imam Ahmad ya ce mutum 90 cikin irin waɗannan sun haɗu. Wa a'immatul muslimina, da limaman musulmi. Wa a'immatus salafi, da kuma ainihin limaman salaf. Yanzu kun ga kalmar salaf dan Allah a bakin mu aka fara ta? Ku duba ga littafi fiye da shekara 1000 gashi ana faɗin kalmar salaf. To me salafiya? Shine wanda ke bin tsarin da waɗannan suke yi. Shine kawai. Mun gane wannan da cikin waye salafi? Shine wanda ke bin tsarin da a'immatus salafi suke bi, limaman magabata irin su Abubakar Siddiq, irin su Umar al-Faruq, irin su Uthman az-Zunnurai, irin su Ali ibn Sibtai, da makamantan waɗannan manya-manyan bayin Allah, wanda duk ya taso ya ce zai bi tsarin su, to su sune salaf. Shi kuma sai a ce ya zama salafi. In suka taru su da yawa sai a ce musu salafiyya. Dan haka ba kungiya bace, ba wata dariƙa bace, a'a tsarin tafiya ne kake kwaikwayon wasu mutane waɗanda Allah ya yarda da su, waɗanda Allah ya tinkari duniya gaba ɗaya, ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi. Duk duniya in suka yi imani da irin imanin da ku kuke da shi, imanin da kuka yi ya ku sahabbai, fa qad ihtadaw, to duniya ta shiru. Wa in tawallaw, in ku duk duniya suka haɗu suka ba da baya suka ki imani irin naku, fa innama hum fi shiqaq, su ne a cikin tsiya, su ne suka shiga cikin bala'i da rarrabo kai. Tun daga ran da aka tuhumci cewa aƙidar sahabbai tana da ainihin rikici, aka watsar da ita tun daga ran nan ake cikin ruɗani. Shi yasa duk wanda ke neman haɗin kai to ya bi aƙidar salaf. Jama'a kun gane wannan da kyau? Gashi dai ku duba abin da Allah ya ce, fa in tawallaw, in suka bada baya suka ƙi imani irin naku, fa innama hum fi shiqaqin, su ne a cikin shiqaq, rarrabuwa da tsiya da wahalhalu da fatara da yunwa, duk masifar duniya sai Allah ya dora maka. Me yasa? Saboda ka ƙi bin hanyar da waɗanda Allah ya amince da su. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To sai ya ce wa fuqaha'il amsari, ko wa fuqaha'ul amsari, da kuma malaman birni. Su wane ne malaman birni? Su ne su Imamu Malik, su Imamu Shafi'i da makamantansu. Gashi a ƙasa sai ya ce unzur asma'ahum, in kana son ka ga sunayen malaman birni to ka je ka dubi sunayensu, wa tafasila aqwalihim, da kuma bayanai akan maganganunsu dalla dalla, wa atiqadatihim, da kuma aqidojinsu, fil kitabil wasi', a wani littafi mai yalwata, alladhi la ghina li kulli muslimin anhu fi ma'rifati madhahibi, ko madhahiba wa aqwalil ulama'i wa a'immati salaf fil aqa'id. Littafi mai faɗi wanda babu wani musulmi da zai zanya wadata game da littafin, wajen sanin mazhabobi da maganganun malamai da kuma limaman salaf game da aqidoji. Wani littafi ne? Sai ya ce shi ne sharhu usuli itiqadi ahli sunnati wal jama'a lil imami lalika'i rahimahullahu ta'ala. Shi yasa na kwaso maka littafin ka ce kam gashi ka ganshi, sharhu itiqadi ahli sunnati wal jama'a na al imamu الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي يا رسول هجرانا دي شكرات اللي يقول لهم شاتك وقاشي مجلدي بيرني في يسا ان اكتي فضاء بمذهب السلف جماعة اي كينفة اي كينفة ان اكتي فضاء بأهل السنة فبين أهل السنة جماعة باويدك كنك فقنجة إذالة شيكي ننكون زم أهل السنة هنا أول ما يجب على المكلف يأتي تفيه إيمانه. إيمان تكون هذا ذاك إن كان تشين سكا جكا كويكرات ما تكون أول ما لمن صلّى. أما سيد ما كي دك جباد إيمان كشيهونن طريق أن يذكرن تدك يتوتين دعنا كايا أثارك. Dan haka yanzu kai sai an musuluntar da kai tun daga bakinka har zuciyarka har gaɓoɓinka tukuna, sannan a fara koya maka karatu, sannan a nuna maka littattafan da zaka mallaka waɗanda a su ne ake koyan addinin musulunci. Shi yasa kuka ga ruɗani ya shigo cikin ƙungiyoyin. Dan me za ku ce kanku ahlus sunna? Ba ku iya karatun ahlus sunna ba, ba ku san aqidar ahlus sunna ba, ba ku san mazhabobin ahlus sunna ba, ba ku san menene ahlus sunna suka kudurce ba, ba ku mallaki littattafan ahlus sunna ba, kuma ba ku bincike irin yadda ahlus sunna suke bincike. Dole ku ruɗa mutane, ga ku kuma kun dauki sunayen mutanen kirki. To shine ka dai ji, gashi shi da kanshi ka ji wannan malami ya ce littafi ne wanda babu wani musulmi kwaya daya sai da ya zama ba zai wadatu da wannan littafi ba, riyal 150 ake sayar da shi a Saudiya. Ka buga naira 35 so 150 nawa ya baka? To haka ake sayar da shi. To ka ji riyal naira 40 ne da wani abuwa ne mutum. To wannan daya kenan fa, akwai irin waɗannan sun fi dubu. To amma alhamdulillah mu salaf we are on the line. Mu salaf muna kan tafarkin zamani da ake tafiya tare da mu ne ƴan uwan musalafiya da ke kasashen India, Pakistan, Malaysia, Bangladesh da sauransu. Duk waɗannan littafai suna nan, an sa su a cikin disk na computer. An ka samu disk ɗin bai wuce naira 600 ba, sai ka samu littafi fiye da 1500 duk na aqidar salaf. Muna nan duk da su, mun zuba su a internet, mun zuba su a komai, aqidar mu tana yawo ko ina. Shi yasa dan kai kaji ana da awar salafiyanci anan mutiya, hasada ta kashe ka, wai kana son kai fada da ita. Wallahi an riga an yi maka sanar sadr juhum min haythu la ya'lamuna, an biyo maka ta inda baka sani ba kai gaba daya. Kai kana ganin da ka tashi ka zagi albani, wai ka gama da salafiya? Ayya, wallahi alazim ka baro kanka aiki ne kawai. Da ka je ka ci gaba da kasuwancinka da abin da Allah ya maka baiwa mai yiwa kai kuma karama ka ta bayyana anan, da ya fi maka zaman lafiya. Wallahi mun gane wannan da kyau ko? Waɗannan littafai ga sunan, a je ai kokari a mallake su, kuma in an mallaka a karanta jama'a. Da ya zo ƙarshe nan sai ya fitar da wata aqida ta ahlus sunna, sai ya ce sharhu itiqadi ahlus sunnati wal jama'a, gashi mujalladi 5 juz'i 9 sai ya ce karamatu awliya illahi, akan karamomi na gaskiya na waliyan Allah. Sannan sai ya ce wa izharu ayatin ko ayatu asfiyaihi min as-sahaba wa tabi'ina wal khalifina lahum wa man ba'dahum min al-mutaakhirin radiyallahu anhum ajma'ina. Nan akan karamomin sahabbai da tabi'ai da manyan waliyai da suka biyo bayan su, akan haka ya cike mujallad juz'i na 9 din. Ashi littafin mujalladi 5 juz'i 9 ya kamata ka fahime shi. Kaji fa malamin da kanshi, gashi nan dai akwai kofi a gaban ka, kaji abin da yake cewa allazi la ghina li kulli muslimin anhu fi ma'rifati madhahib wa aqwali al-ulama wa a'immat salaf fil aqaidi. Yasa wallahi mu da muka tayar masalafiyanci sai da muka yi karatun tukuna, alhamdulillah ba alfahari muke sanan duk wani littafi da salaf suke aiki da shi, in Allah so muna nan da shi mun mallake shi yanzu din nan daga daren nan ka kure mu zamu kawo shi, ba sai mun katsaya mun yi maka kamakame ai mun karanta shi ne a makaranta, yanzu ma makaranta ta kama da wuta, yaushe zaka yi ƙarya da Allah, yaushe zaka yi ƙarya, ka faɗi gaskiya mana, baka da littafi baka da shi kawai. Sai ta kamata jama'a wallahi duk sanda za ku yi da'awa ku tsaya ku ga ya ake da'awa tukuna, in ba haka ba sai ku baro da'awa fa ba shiga mota bane a shiga taxi daga nan zuwa kasuwa a sauka, da'awa fa tafiya ce kuka fara wanda kuke son hamma hadiya zo ya karba ya ci gaba, ku kuyi ku bar almajiran ku akai, ku bar ƴaƴan ku akai, ku bar jikokin ku akai, shi yasa kafin ku fara sai ku tsaya ku yi nazari tukuna, ku yi karatu akan ita da'awar, yadda zai zama ita da'awar gaba ɗaya ilimin da ake yin ta gaba ɗaya bai zama muku matsala ba. Sannan sai ne ku mallaki kayan aiki, to kun ga kayan aikin nan a zamani sai kun mallaki littattafai. Sannan babu wata da'awa da za a shirya ta a zamanin nan, ina gaya muku yanzu bata mallaki kayan aiki na zamani ba sai ta zanna kasashiya ce, wallahi sai kun iya sarrafa computer, sai kuna shiga internet, email, kuna shiga duniyar waɗannan abubuwa, sannan sai ku ne kuna kula da tashoshin talbijoji na duniya, me ake ciki tukuna, jaridu, mujallu, ya ake ciki tukuna, Rabita ta buga, a Islamic University ta Malaysia ta buga, duk sai kun samu, in ba ku samu ba ku shiga computer da daddare cikin internet, duk abin da kuke nema gashi nan ku bin ka duk ku ga waɗannan abubuwa fa. Sai sa mai da'awa waye shan take shikenan, yau ya ga wannan zai ƙara amarya, yau zai ƙara amarya, ina kake da lokacin amare da Allah. Sai ga malami ya tafi Saudi Arabia madadin ya je kwaso littafai da zai amfani al'umma, sai ga malami a Jidda yana riki-riki da akwatuna, kuma malami zai ƙara aure, duk sabon gari nan akwatuna, duk sabon gari kasuwan matan nan duk akwatuna ne, ga sunan suna shan kura. Dai akwati ko yar sarki ce zaka samu akwatin da zaka hada mata kana, amma wai sai aje wai saboda ƙarya wai a Jidda mama ne zai mata akwati, me za a yi da akwati? Littafi muka rasa yanzu, irin waɗannan tafan su ne in ka nema sai ka rasa, to irin waɗannan muke son a shigo mana da su ƙasar nan, a zo a yaɗa mana alheri. Mun gane wannan da kyau ko? Allah da ya ce waye liyashhadu manafi'a lahu, in an je hajji wani amfani ne za a shaido, so ake kai mai sai da biro ne a anguwarku, to in ka je Makka din nan ƙarshen ta sai ka haɗu da wani shine chairman na kamfanin ƙera biran gaba ɗaya, to wannan amfani zaka samu a da zuwa kake kana siyo fakiti fakiti, yanzu so ake ka je ka haɗo connection da kai da wannan din sai ka zama kai ne dilan kafakku, liyashhadu manafi'a lahu. An fahimci wannan da kyau ko? To shi yasa abubuwan da ga sunan Allah ya mana taimako jama'a. To malam da yace lalle wannan littafi dai fa ba makawa fa ai kokari a same shi, to daliban ilimi ko hada kudi ne za a yi, sai a rinka hada kudi ana siyowa, in aka mallaki guda ɗaya a rinka nazari haka, manyan masu kudi ne bayan Allah ne irin su alhazai waɗanda suke masu wadata, a je a siyo a hada library wanda ƴaƴan musulmi za su amfana. Shi yasa duk sanda muka zo gaba irin wannan sai mun yi wa bawan Allah, alhajin Allah, alhajin kirki, alhajin ahlus sunna, alhaji Haruna dan ja addu'ar alheri Allah ya gafarta mishi, bayan da ya gina wa musulmin Zaria masallaci wanda har yau babu irin shi fa a Zaria fa, ana nan kuma ya zo ya bada filin idi fa, sai kuma ya tara manyan malamai yana so a siyo littafai na musulunci, yace ƴaƴan mu su yi karatu mubalmi ba, to ya faɗi haka kuma sai rasu, to ina manyan alhazai, ina bayan Allah ko babu kuɗin ne, sai dai ai ta gasar gina gidaje. Bayan Allah ka je ka siyo littattafai ka je ka ba su karanta su samu lada, kai ma ka samu kai kwakashi. Allah ya mana taimako jama'a. Imamu Ahmad ya ce dukkanin limaman musulmi da limaman salaf da malaman fiqhun birni sun hadu ala anna sunnatan lati tusiya anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, akan cewa aqidar da manzon Allah ya rasu akai gata, awwaluha na farko ar-ridha bi qada'illahi azza wa jalla, yarda da hukuncin Allah duk abinda Allah ya kaddara, to manzon Allah ya mutu akan a yarda cewa Allah ya kaddara wannan, to a karba a kuma yarda,
zuciyarta zan tana cike da yarda, bakin ya zan yana cike da kalmomin da za su faranta wa Allah rai, to anan ko da ido ya gaza daurewa babu laifi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da jikanya mai suna Umama wadda yar shi Zainab ta haifa. Yarinya rashin lafiya yayi tsanani, sai yar Annabi sallallahu alaihi wasallama ta aika manzon Allah ka daure don Allah ka zo. Annabi ya tashi ya je ya dibi sahabbai aka tafi. Da aka miko yarinya, Annabi ya ga yadda yarinya take hawa tana sauka rai kamar zai fita, sai Annabi saboda tausayi sai hawaye. Abdurrahman ibn Auf ya ce manzon Allah kai da kanka, kai da kana kukan mutuwa, sai Annabi ya ce wannan rahama ce, rahama ce. Sannan dan shi ya rasu mai suna Ibrahim, Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zan yana kuka da hawaye, sai ya ce zuciyarmu na cike da yarda da Allah, bakunanmu na cike da faɗin kalmomin nuna yabo da godiya ga Allah, sannan kuma idanuwanmu suna hawaye, amma ba za mu sake mu faɗi komai ba sai abin da zai yarda da Allah, amma dai muna masu bakin ciki da rabuwa da kai ya Ibrahim. To haka ake so ya zan duk abin da ya same ka, ka yarda Allah ne ya kaddara, Allah ne ya hukunta, babu yadda za ka yi. Wattaslimu li amrihi, ka kuma sallama wa al'amarin Allah, to sai ka zauna lafiya. Wassabru ala hukmihi, da kuma haƙuri akan hukuncin Allah, me Allah ya hukunta, me Allah ya tsara, ka haƙura akai. Wal akhdhu bima amara Allah bihi, da karban abin duk da Allah madaukakin sarki ya umarni da a karba. Wal intihau amma naha Allah anhu, da hanuwa game da duk abin da Allah madaukakin sarki ya hana. Kun ji aqidar da manzon Allah ya hanu akai, ya ainihin rasu akan ta sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana manzon Allah bai rasu akan aqida ta ainihin yan kadariya ba, waɗanda suka ce gaba ɗayan kaddara ƙarya ce. Me suke nufi? Suka ce kaddara wai a ce kaza ya faru, Allah ne ya kaddara, Allah ya san za a yi kaza, suka ce ƙarya ne. Innal amra unufun, suka ce duk wani al'amari da ya faru, yadda misali ba a san za a yi gobara ba a jiya, sai yau da gari ya waye akai gobaran nan, sannan ku ƴan kasuwa ko masu gidaje ko masu otel ko masu kaza kuka san za a yi gobara ko? To suka ce shi ma Allah lokacin da gobara ta faru sannan ya sani, amma kafin a yi bata riga ya yi ilimin shi ba bai sani. Suka ce innal amra unufun, al'amarin kaddara, san da ya faru sannan shi ma Allah ya san abu. Karanta Sahihu Muslim cikin Kitabul Iman. To wannan aqida qadariyya kenan, ta karanta kuma sharhin da al-Imam an-Nawawi ya ce to duk masu aqida irin waɗannan kafirai to su ne ƴan qadariyya, ba ƴan qadariyya mabiya Abdul Qadir al-Jilani ba, a qadariyya. To wannan ainihin babu shakka Annabi bai yarda da wannan aqidar ba. Shi yasa lokacin da wannan rikici ya fara dannowa, kamar yadda al-Imam Muslim ya ruwaito, kamar yadda al-Imam al-Baghawi ya ruwaito a cikin Sharh Sunna, ai shi kenan sai wasu tabi'ai suka ce to kun ga al'amarin aqida ya rikici. Yanzu abin da za a je a nemi sahabbai su ne Allah ya yarda da imanin su, mu ji wacce aqidar suke akai, shin wannan aqidar da aka zo da ita sun yarda da ita? Suka ce sai suka kintsa suka tafi aikin hajji, suna tafiya kan hanya sai suka kai karo da wani kafaitaccen malami akan aqida, shine Abdullahi dan Umar sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine ya ba su labarin cewa wannan aqida kafira aqida ce, manzon Allah bai yarda da ita ba. Ga aqidar musulunci game da kaddara, duk abin da ya same ka na alheri ko na sharri, ka san cewa daga Allah ne. Ina ma'anar daga Allah ne? Tun kafin abin ya faru Allah yana sane da cewa wannan abu zai faru gare ka. To amma ba a kafawa Allah hujja kuma da kaddara, kar ka je kai kuma ka shajiya ko ka je ka saka kaurin ka jirgi ya datse ka sai kuma ka ce ai kaddara ne haka Allah ya so. A'a, ba a hujja da irin wannan. Abin da ake nufi shine Allah madaukakin sarki ya halicci kaza, sai kuma ya halicci akasin shi, sai yayi umarni da kyakkyawa daga ciki ayi, sai ya hana mummuna. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, mun shiryar da dan adam hanyoyi biyu, ko dai gode ma Allah ya bauta mishi ko kuma ya kafirce wa Allah. To duk mutumin da ya kafirce wa Allah bayan an nuna mai hanyar kafirci ga munin ta kada yi, to ranar kiyama kai ya ce kaddara ce. To in ya ce kaddara ce, sai Allah ya mai hujja da cewa to tunda ya ce dai da Allah bai so ba, da bai bauta wani Allah ba, sai Allah ya ce to haka kuma Allah ya so ya mai azaba. Ya jama'ar musulmi, a takaice aqidar kaddara game da ahlus sunna shine duk abin da kaga ya same ka mai kyau ko mara kyau, ka dauka cewa Allah ya san da faruwar wannan abu, amma sababin afkuwar wannan abu fa to a hannunka yake. Da Allah madaukakin sarki ya halicci arziki, ya halicci hatsi, ya halicci kaza, sai ya ce tashi kai noma, tashi kai kasuwanci, tashi kai kaza, sai ka tashi kai. To yanzu kai ka bidi sababi kenan, to sai kuma Allah sai haifar maka da abin da ya tsara maka. to amma in ka kwanta ka ce in Allah ya kaddara ni mai arziki ne zan yi, in Allah ya kaddara ni matsiyaci ne ba yadda zan yi, to anan gaskiya kai mummunar fahimta game da kaddara. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi, kuma manzon Allah ya rasu akan yadda da kaddara mai kyanta ko kuma ainihin mara kyanta, mai dadinta ko mai dacinta. Manzon Allah ya yadda akan cewa ya kwanta ya mutu akan imani da wannan abin cewa daga Allah ne. Sannan mala ya ce watarkul mira'i wal jidali fid dini, da kuma barin dauki ba dadi da jidali da jayayya a cikin addini. Me ake nufi da wannan? Shine yayin da matsala ta taso, in ka ce kaza saboda dalilai kaza dalilai kaza, sai wani yazo yace ƙarya ne saboda dalilai kaza saboda dalilai kaza, sai kai kokari ka bashi amsar dalilan shi da kake ga ya kawo waɗanda ba haka su gaba, sai ka gamsar da shi, sai yace a shi kan faufau ya riga ya gama yanke shawara, tunda dai yace ƙarya ne to ƙarya ne to a ka'ida ba za ka zauna jayayya da shi. Dan haka zaman a ce a zauna a yi muƙabala da shi, a zauna a yi kaza da shi, wannan bata taso ba, domin ya riga ya yanke wa kanshi shawara cewa ga inda ya ɗauka. To yanzu me za a yi? Ɗauki ba daɗi? A'a, to Allah maɗaukakin sarki bai yarda da wannan ba. Don haka manzon Allah ya kwanta ya mutu akan barin jayayya da kuma cene na ce a cikin addinin Allah. Sannan wal mashu alal khuffaini, da kuma shafa akan huffi guda biyu. To shafa akan huffi guda biyu ai matsala ce ta fiqhu, da ita da matsalar da ke gaba, da ita da matsalar da ke gaba, matsalolin nan guda uku da muke jin su a yanzu duk matsalolin fiqhu ne, amma me yasa mallam ya kawo su? Sai ba dan komai ba, sai dan sun shigo aqida. Yan shi'a ne da mu'tazila suka dauko matsalolin ne na fiqhu saboda siyasa, sai suka sako su ainihin, sai suka zama da su, suka zama da su ainihin, suka zan cikin ainihin aqida. Misali sai suka ce shafa akan huffi ƙarya ne, su ba su yadda ba. Abinda suke nufi so suke yi su zagi sahabin da ya ruwaito, saboda su a lokacin su kuma ƴan shi'a suna da wata muguwar aqida. Idan wai wani babban malamin su ya hukunta abu, koda iya ilimin shi kenan, to daga baya koda sun gane kuskuren ilimin, matukar matsalar ta kai an yi jayayya tsakanin wancan malamin da ahlus sunna, to ko sun gane cewa ahlus sunnan nan su ne da gaskiya, sai su ce to a ci gaba a yadda malam ya riga ya hukunta. Su a iya sanin su, Mughirah ibn Shu'bah shi ya ruwaito hadisan shafa akan huffi, to su kuma Mughirah ibn Shu'bah yayi musu laifi don me? Domin ya karbi gwamna a gwamnatin Umar. Wannan abu da ya musu zafi, to yaya yanzu za su yi su bata Mughirah? To a ce riwayar didda Mughirah ya ƙarya ce, to don haka tunda shi ya ruwaito shafa akan huffi to ƙarya ne. To sai da suka gama rugurguje wannan, sai kuma ga ruwayo daga sauran sahabbai irin su Aliyu, shi da kanshi Aliyu ya ruwaito hadisin shafa akan huffi, yana nan cikin musnadul Imam Ahmad da Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah. Karanta bulugul marami babin shafa akan huffi, Aliyu yace law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfala al-khuffi awla bil-mashi min a'lahu wa laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala zahiri khuffai. Yace da a ce da ra'ayi ake addini, da a ganina ne ake addini, da ni a fahimtata, to da zan ce kasan huffi shi yafi dacewa a shafa ba sama ba, saboda kasa ke taka kasa. Yace to amma sama naga annabi na shafa sallallahu alaihi wasallam. To yanzu ɗan shi'a sun riga sun yanke shawara ba za su karbi riwayar shafa akan huffi ba, to in suka ga wannan kuma sai su ce ƙarya ahlus sunna suka yi wa Aliyu. Jama'a kun gane? To shi yasa sai malamai suka ce to tunda matsalar sun maida ita ta fiqhu ce, amma sun komar da ita aqida, to a rinka saka ta a cikin aqida. Ma'ana yanzu annabi bai mutu da aqida irin ta ƴan shi'a ta kyamar shafa akan huffi ba, amma abin takeici suna kyamar shafa akan huffi, amma kuma suna yadda da ai shafa akan kafa. ƴan shi'a ba sa wanke kafa alwala, shafa kafa suke yi. Da ka taba sai ce ai Allah madaukakin sarki ya ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, to tunda ya ce wa arjulikum aqafi ne akan ainihin kai, yadda za a shafi kai haka za a shafi kafa, sai a ce a wannan ai mujawara ce, ma'ana ba ku da balaga ne, ba ku kware a balaga ba. Ma'ana in ka kware a balaga shine akwai kalmar da ya kamata ta samu kasara ko ta samu fataha, amma sai zan wadda ta taso ta gaba tana da wasali kaza, to ita ma wadda take biye da ita sai a ce ta samu kaza saboda ta makwabce ta. Gashi nan rabbul arshi sai ce al-azim, madadin yace zaman rabbul arshi al-azim, domin al'azimu siffa ce ta rabbu, amma sai ce rabbul arshi sai ce al'azimi. Me yasa ya zama al'azimi? Saboda wannan al'azimi ya kusanci wannan al'arshi wanda yake mudafun ilayhi ne majruru bil idafa. To haka wannan ma sai zama wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, ku shafi kawunanku wa arjulikum, kafafuwanku ku wanke su. Sai zama afasi ne akan wancan. Aka ce to ai ga kasara, sai ka ce to kasaran nan ai ta zo ne akan mujawara, kusancinta da ru'usi shi ya kawo mata haka, saboda ta zo a ƙarshe. Fuska ta ɗaya kenan ta bada amsa. Wannan amsa al-Imam al-Baghawi ya bada ita a cikin tafsirin shi da kuma ainihin cikin littafin shi Sharh Sunnah. Fuska ta biyu sai suka ce to ai riwayar da ke cewa wa arjuli tana fassara shafa akan hufi kenan. Aka ce saboda hadisin Jarir dan Abdullahi al-Bajali wanda yazo cikin Bukhari da Muslim, wanda Jarir dan Abdullahi bai dade da musulunta ba, suratul Ma'ida ta sauka, yace kuma har annabi ya rasu yaga annabi na shafa akan hufi. Suratul Ma'ida kuma ita ce tace a wanke kafa din, amma kuma yace duk da ta sauka, bayan saukar ta yace yaga annabi kuma yana shafa akan hufi. Wannan ya tabbatar da cewa ashe suratul Ma'ida ba ta zo ne dan ta ce lallai a wanke kafa alwala ba. Eh, za a wanke kafa alwala in babu safa babu hufi akai, amma in akwai safa ko hufi akai fa sai ai shafa akai. To sharadin shafa akan safa ko hufi, shafa safan nan ta zamani ce ko safa ce ta kirtani, sai kai alwala kafin ka sa. To in ka sa, in a zauna kake a gida namiji ko mace, an baka awa 24 za ka yi shafa akai. Ma'ana yanzu kayi alwala za ka yi sallar magriba, sai ka kawo safa ka sa safa ko ka sanya hufi, shikenan. Sai aka zo sallar isha kana bukata alwala, in ka dangwalo ruwa kawai sai ka shafi saman hufinka, ba sai ka ainihin wato cire kafarka ba. Ba a shafar kasa, kamar yadda malaman fiqh suka ce hadisin da yake cewa a shafi kasa hadisi ne da'ifi jiddan munkari. Karanta koda bulugul maram, yana nan Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah suka ruwaito shi, aka ce wai ana iya shafa kasa bai inganta ba. Saman ake shafa kawai, safa ce hufi ce. Al-Amiru Sanani cikin Sublu Salam ya ce kaifiya da kaniya ba su tabbata ba. So nawa ake shafa akan hufi, yaya ake shafa akan hufi, duk waɗannan ba su tabbata ba. Don haka ya ce in mutum ya abin da ake kira shafa a saman hufi, sannan kuma ya shafan nan so ɗaya ta isar mishi. Amma fuqaha'u da suka ce za a shafo a tallafo sama da ƙasan kafa, ana shafo wannan na sabawa da wannan, wannan kaifiya ba ta zo ba sai a cikin hadisai da ba su inganta ba. A takaice kenan, matafi yana da ainihin wato damar ya shafa yini uku da kwana uku. To wannan shine ainihin abin da sunna ta tabbata. Don haka shafa akan hufi to aqida ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu akai, sabanin aqidar ɗan Shi'a. Jama'a mun gano wannan da kyau ko? Wal jihadu ma'a kulli khalifatin barrin wa fajirin, da kuma Annabi ya rasu akan yarda da ainihin jihadi tare da duk wani khalifa na musulmi, mutumin kirki ne ko mutumin banza. Wannan ita ce aqidar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu akan ta. Ma'ana yanzu wannan ma sabanin aqidar ɗan Shi'a kenan. ɗan Shi'a sune ke da aqidar cewa ba za a yi jihadi ba har sai sanda mahdi ya bayyana. Babu jihadi sai sanda mahdi ya bayyana. Shi yasa tun da kake ka taba jin da aka kafa gwamnatin Iran, ka taba jin an yi hayya alul jihad sai dai a yaki musulmi, to haka su ma na kuna nan cikin gida. Babu jihadin kafirai, duk inda ake fada a Kaduna ne ake na addini ko a Jos ko a ina, sai shehu ya ce su janye jikinsu. Duk abin da ya shafi na musulmi da kafirai sai ce su janye jikinsu. Babu jihadi a cikin tafiya har sai sanda mahdi ya bayyana. To amma Annabi ya rasu akan aqidar za a yi jihadi tare da duk wani khalifa, duk wani shugaban musulmi, mutumin kirki ne ko kuwa mutumin banza ne, matukar ya waye gari ya zama shine shugaban musulmi, to za a yi jihadi tare da shi. Sannan wassalatu ala man mata min ahlil qibla, da kuma sallah ga duk wani musulmi wanda ya mutu daga cikin masu fuskanta al-qibla, matukar yana nan a musulmin shi ya mutu, to babu shakka Annabi ya mutu akan cewa za a ainihin yi mishi sallah. Inna ma malamai ne suka ce a kiyamati sallah ga wanda yake mutumin banza ne musulmi, a kiyamatar da mutanen kirki wajen halartar sallah. Amma da limamin musulmi ko masu datta ko malamai za su je jana'izar karuwa ko dan giya ko makamantan haka fa, ba a cewa sun aikata wani zunubi al-musulunci, a'a, tunda dai musulmi ne. Har ma sai wasu malamai suka ce shi ne ma ya fi cancantar da a yi mishi sallar, saboda shi ne mai zunubin da yake bukatar a matsa wajen yi mishi sallah da neman mishi gafara. Karanta fiqh sunna mujalladin farko. Jama'ar musulmi, waɗannan su ne jeren giyar abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rasu ya bar musulmi a kai dangane da waɗannan matsaloli, waɗanda gashi kamar na fiqh ne amma kuma suna da alaƙa ainihin da ainihin tauhidi. sai yace wal imanu qawlun wa amalu yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siya. Sannan annabi ya mutu akan cewa imani abu ne da ake fadin shi da baki, kuma abu ne da ake aikata shi da gabobi, yana karuwa saboda karuwar bin Allah, yana kuma raguwa saboda ainihin wato yin saban Allah. Ina ma'anar wannan magana sabanin aqidan murji'awa kenan. Murji'awa su ne suke ganin cewa ai imani da baki ne kawai, da zaran ka fadi da baki ko baka aikatawa ko zuciyarka bata kudurce ba shikenan, sai ka ce a annabi ya rasu akan sabanin haka. Imani abu ne da ake fadi da baki, a aikata da gabobi, kuma zuciya ta kudurce. Shi yasa kaga risala take aqida ce ta bayin Allah malamai mutanen kirki. Jama'a mun gane wannan da kyau, matakar kana yawan bin Allah kana ƙara bin Allah sai imanin ka ya ƙara daukaka. Matakar kana saban Allah sai imanin ka ya rinka raguwa yana karuwa. Nasoshin Al-Qur'ani, karanta Sahihul Bukhari, karanta Sharh Sunnah, sai ga Al-Qur'ani yana cewa wayazadal ladina amanu imana, Allah na ƙara mu'minai imani. An gane wannan da kyau ko? Ayyukum zadatu hadhihi imana, cikin ku wane ne wannan sura da ta sauka ko aya ta ƙara mai imani? Ashe imani na ƙaruwa. To wannan ita ce aqidar ainihin da annabi ya rasu ya bar musulmi akai. Wal qur'anu kalamullahi, kuma annabi ya rasu ya bar musulmi akan cewa alqur'ani magana Allah ne. Munazzalun ala qalbi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, shi alqur'ani din an saukar da shi ne a zuciyar annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghayru makhluqin, alqur'ani ba halitta bane. Mun yi bayani akan wannan a baya. Alqur'ani ba halitta bane. Min haythu ma tuliya, duk inda kaji an karanta alqur'ani to maganar Allah ce, ba maganar halitta bace. Don haka wanda ya ce alqur'ani halitta ne, to ya kwaikwayi irin maganar kafirai da suke cewa in hadha illa qawlul bashar. Kafirai ne suka ce wannan maganar mutum ne, to mutum halitta ne ko ba mutum ba? To duk wanda ya ce wannan alqur'ani ainihin halitta ne, to yana kwatanta alqur'ani da yadda kafiran Makka suka kwatanta shi kenan. Allah ya kiyaye. Malam ya ce yana daga cikin aqidar da annabi ya rasu ya ban musulmi a kai, wasabru tahta liwa'i sultani ala ma kana fihi min adlin aw juri, haƙuri a ƙarƙashin tutar sarkin da ya kasance adili ne ko ko azzalimi. Haƙuri ba ana nufin ka yarda da abubuwan da yake baka mara mai baya, a'a, ya zan macuci ne azzalimi ne ɗan ta'adda ne shi ke da sarauta a hannu, sai ka yi haƙuri a ƙarƙashin ainihin wannan hali da ka samu kanka. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Ina ma'anar wannan? Zaka ce zaka kwashe ina ka ne ka bar ƙasar? In ka bar ƙasar ka tafi ina? Da aka samu wasu 'yan ta'adda suka kwashe ina su suka tafi can hanyar Lagos tsakanin jihar Niger, da wasu wurare wai suka kafa gari wai Darus Salaam, wani ɗan Sudan ya zo ya ruɗe su wai suna nan ba ruwansu da komai na Najeriya. Sannan ba abin da suke yi su wanda ya shafi ilimi ko tsantsar abin da ya shafi neman gyara al'umma, a'a, su sun ƙaurace, a'a, sai kai haƙuri. To haƙurin nan da aka ce za ka yi ba fa wai za ka yi haƙuri kuma irin haƙurin malaman bid'a ba, kana ganin wai kuma komai ya yi daidai, a'a, kana zaune ne akan haƙuri akan halin da Allah ya saka ka da tunanin ya za a yi a canza al'umman nan, ya za a yi a gyara gwamnati nan, ba ta gyaruwa, ya za a kifar da ita a kafa ta musulunci, abin da ake nufi da haƙurin ke. Ba wai haƙuri shikenan kawai kai ka komai ya gyaru shikenan ka zauna ka shanta ce ba. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. Sannan wa alla nakhruja ala al-umara bis-sayfi wa in jaru, sannan sarakunan musulunci kuma koda sun yi zalunci, to annabi ya bar mu akan kan mu yi musu tawaye da takobi, mu je mu ce za mu ainihin yi musu juyin mulki koda sun yi zalunci. Na'am, jama'a mun gane wannan da kyau ko? In aka ce wannan sarki ne na musulunci, ku kiyaye sarkin gargajiya, sarkin arna kenan. Duk sarkin da yake shi sarkin gargajiya ne, to sarkin arna ne, dan shi ma arne ne kenan. Sai sa sarakunan kasar Hausa mu ne muku nasiha, wannan kalmar da kuke faɗi kalmar kafirci ce, kalmar maguzawa ce, ku tuba ku janye ta. Duk wani sarki da ka gani a kasar Hausa din nan gidan shi gidan sarautar musulunci ne, amma daga baya ne da abin ya juye saboda jahilci da kiyayyar addini, sai suka koma suna cewa sarakunan gargajiya. To gargajiya maguzanci kenan. Dan haka duk sarkin da yace shi sarkin gargajiya ne, ma'ana shi arne ne kuma sarkin arna. Dan haka idan ya wannan kalma, to inda sarki na musulunci ne da sunan musulunci aka nada shi, sai ya zan azzalimi ne macuci, to ba shi cikin tsarin ahlus sunna su ce a dauke takobi a mishi juyin mulki, wannan ba shi cikin tsarin ahlus sunna. Yana cikin hadisai sahihai na sahihu muslim da makamantansu, annabi yi wa sahabbai wasiya, to in muka samu kanmu a ƙarƙashin sarauta iri kaza fa, sai ce ku yi haƙuri, matuƙar suna kula da sallah, matuƙar sarakuna ne na musulunci, matuƙar kaza da kaza, to shikenan ma'ana suna danganta kansu ga musulunci kenan. Shi yasa za ka ga irin waɗannan sarakunan da su Imamu Ahmad suka rayu a zamanin su, Imamu Ahmad ba su fito sun yi musu fito na fito ba, domin sarakuna ne masu da'awa, su khalifofi ne na musulunci, su aiki suke da musulunci. To amma sarakunan ne yanzu marere suke fitowa karara, suke sufa ba sarakunan musulunci ba ne. Allahumma sai nadiran da aka fara samun suna gyarawa. To gyaran ake so su yi dama domin su gyara su ci gaba da sarautar yafi mana. Domin mu ɗan da'awa ne, ɗan da'awa baya sarauta kamar soja ne, in ka ga soja yana shugabanci ta ɓaci ne. Shehu Usmanu lokacin da ya tashi ya gwagwarmaya ya ainihin tabbatar da sarakunan maguzanci na lokacin shi. Karfa ka manta su ma fa sarakuna ne da suke musulunci, amma tunda suna da'awar su sarakunan gargajiya ne. Shehu ya halattar da jininsu ya yake su, karanta littafin shi Bayanu Jubil Hijra, karanta littafin Infaqul Maisur fi tarihi Bilad at-Tikrur na Malam Muhammad Bello Sarkin Musulmi. Da shehu ya gama ya tabbatar da komai ya gyaru, sai ya ce to dama mu malamai ne masu wa'azi, dalla zo ka ci gaba da sarauta. Sai aka nada Muhammad Bello. Don haka sai shehu ya zama gashi nan dai shi ne babba, amma shi harkar malanta ce aikinsu, amma ku zo ku ci gaba da sarauta. Saboda haka sarakunan nan, ƴan siyasan nan, da a ce za ku gyara, ku ci gaba da yi akan yadda musulunci ya ce shi kenan, amma in ba ku gyara ba, wallahi al'azimi babu mamaki wata ran ku gan mu ne a fadar ku, mun rike waɗannan gidajen sarautar taku ba dan muna son sarauta ba. Chairman ne kai, governor ne kai, shugaban ƙasa ne kai, ba mamaki wata ran ka gan mu dere-dere akan kujerar ka, mun yi maka juyin mulki ba dan muna son wannan kujerar ba, sai dan muna son gyara. Kamar yadda kake ganin soja a tsarin mulki, soja ba shi da komai a mulki, amma an tarki ce sai ya zo ya buge nan, ya buge nan, ya haura nan, komai ya zauna lafiya, sannan sai ce to ai zaɓe ku zauna lafiya, kuma muna nan muna kallon ku. Jama'a mun gane wannan da kyau? To haka al'amarin nan yake. Shi yasa kullum abin da muke cewa in ka ji an ce kai ne laifi ne, ba cewa za ka yi to tunda an zage ni shikenan ba, a ba za ka gyara ba, eh to shikenan sai a dau matakin kawar da kai, amma yi kokari ka gyara laifinka, ka ci gaba da tafiya akan gyara, shine abin da muke so. Mu masu faɗe ne, mu masu son gyara ne, amma in muka ga mun faɗa gyara ba zai yi ba, to sai mu zara kan sakali, sai mu ainihin kifar da gwamnati kaza, sai mu tabbatar da gyara. Ga ɗan uwan mu can ƴan ɗaliban student ne a cikin jami'o'i da secondary, sukai a gyara, a zauna lafiya, gyara ya kiwa, sukai fito na fito, suka kifar da na kifarwa, suka kashe na kashewa, suka kori na kora, suka zo suka kafa gwamnati, suka ce to mu dama student ne. Wane ne amiru? Shi ne amirin MSS, to tashi Mulla Muhammad Umar, to kai ne amirul mu'minin, shi kenan. Dan haka kasar ta zauna, su abin da suke so a yi musulunci kawai, su ba 'yan siyasa ba ne, su ba 'yan demokuraɗiyya ba ne, ba komai ba, sai da kasar ta shekara biyar a kansu. Duk mutumin da ke Afghanistan ya san an zauna lafiya a lokacin mulkinsu. Amma tun da waɗancan zindiƙai suka zo, ga sunan su Karzai da wane ne suka zo, har yau ƙasar kuma ba ta zauna lafiya ba. Abin da ake neman kuma ba a samu. Yan ɗaliban ɗin nan dai, ƴan uwan nan namu, ƴan alƙa'idan namu, muka zaunar da ƙasar lafiya da izinin Allah. To haka al'amarin yake a yanzu ma jama'a. Mu fa ba mu gaji mulki ba, mu ba mu son mulki. Duk wani sarki hakimi ne, dagaci ne, mai anguwa ne, a'a ba fade ne kai, ɗan siyasa ne kai, gwamna ne, chairman ne, ka san ba abin da ya haɗa mu da mulki, ba ma sha'awa, ba ma so, ba ma fata. In ka gan mu a mulki to wani bala'i ne kawai ya faru, sai mu zo mu karɓa don mu gyara. Don ta gyaru sai a ce waɗanda za su yi su zo su karɓa su. Don haka dai na ɓaɓɓaki, ai an kafa wa'azi ne don a samu mulki. Inda an samu mulki ne kai, in muka fito takara ba kai, saka fito takara ba. Ɗan boko kake, ƴan boko muke. Mun fi ka jama'a don an fi son mu fiye da kai, saboda kowa ya san ɗan iska ne kai. Amma muku kowa ya san mutanen kirki. Kaga ashe inda mulki muke so, muka fito kai baka isa ka sa fostan ka kusa da namu. Amma ba mulki muke so ba, mu gyara muke so, ya za a yi a tafiyar da addini, al'umma su ji daɗi, abinda muke so kenan. Yadda kai gwamnatin zamanin ka ta rike ka kana yaro, kai primary kyauta, kai secondary kyauta, kai jami'a kyauta, kai ma ka ɗibi kuɗin jama'a ka ba su fi karatu kyauta, su je asibiti kyauta, abinda aka ce kenan. In kuma ba haka ba, baka da shirin ka gyara, sai dai ka kwashe na jama'a ka je ka tara, wallahi al'azimi muna nan, kuma za mu bi dare mu kifar da gwamnatinka insha Allah. yace wa Allah nukaffira ahadan min ahli tauhidi mu kuma ba mu kafirta wani daga cikin masu tauhidi wa in amilul kaba'ir koda sun aikata manyan zunubi da a ce mutum zai sha giya yayi zina yayi caca yayi fashi da makami ba za mu ce kafiri bane matukar yana nan da tauhidin shi wannan ita ce aqidar da annabi ya rasu jama'a mun gane wannan da kyau ko yawwa wal kaffu amma shajara baina ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan da ainihin kamewa daga rigingimun da suka faru a tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabban manzon Allah sun yi rigingimu matan annabi da sahabban shi sun yi rigingimu to sai ainihin aka ce mu kame bakinmu daga ainihin rigingimun da suka faru a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan na daga aqidar da annabi ya rasu akanta kai ma kai kokari ka mutu akanta abinda ake nufi kenan وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعمر وعثمان وعلي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم متمن دي فيكوا فللا يفيكوا درجه يفيكوا الهيري ده دوكا بايان منزان الله شيني أبو بكر ده عمر ده عثمان ده علي dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadannan sun fi kowa daraja bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar ke gaba Umar ke biye da shi Uthman ke biye da su Ali ke biye da su to wadannan sun fi kowa daraja to haka aqidar take a wurin mu haka take a wurin manzon Allah haka manzon Allah ya rasu akanta haka muke roƙon Allah Allah ya dauki ranmu akanta wattarahumu ala jami'i ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya rasu akan dukkan sahabban shi ayi musu addu'a a roki Allah ya musu rahama to akan haka muke roƙon Allah ya dauki ranmu wa ala auladihi manzon Allah ya rasu akan dukkan ƴaƴan shi da jikokin shi da tattaba kunnan shi da zurriyar shi akan ainihin a roƙon musu Allah ya yafe musu ya musu rahama akan haka ya rasu akan haka muke akan haka zamu rasu insha Allah wa azwajihi da matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baki daya manzon Allah ya rasu akan ya yadda da su ya amince da su ya yadda a roƙon musu rahama mu ma akan haka muke kuma akan haka muke roƙon Allah ya dauki ainihin ranmu wa asharihi da kuma sirikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ake nufi da sihiru shine sirikin da ka bashi ya in kai kana auren yashi ne sunan shi alhamu an gane kana auren yashi ko kanwashi wato in shi ya baka sai ka ce haza hali wannan siriki na ne amma in kai ka bashi ya sai ka ce haza sihiri da sadi da ha babba sihiru to afhar su ainihin Uthman su ainihin Ibn Abi al-As su wane su Ali Ibn Abi Talib zurikan manzon Allah dinnan duk mune musu roƙon Allah ya yi musu rahama ridwanullahi alaihim ajma'ina Allah madaukakin sarki yarda da su baki daya Imam Ahmad Imam Ahli Sunna wal Jama'a sai yace fa hadhihi sunnatu ya jama'an musulmi wannan ita ce sunna wannan ita ce aqida wannan shine addinin da manzon Allah ya rasu akai ilzimuha ku lazimci wannan aqida ku rike ta gam taslamu za ku kubuta za ku zauna lafiya akhadha hudan ruko da wannan ainihin shiriyar shine shiriya ruko da wannan aqida shine shiriya wa tarkuha dalala kuma barin ta shine bata jama'a kun ji aqidar da manzo Allah ya rasu akai daga yanzu kaga kusan abubuwan da ake rigingimu dinnan tsakanin mu da ƴan Shi'a tsakanin Mu'tazila yanzu kaji daga Imam Ahmad kaji aqidar da Annabi ya rasu akai ko to don Allah menene muka zo da shi sabo wanda ya saba ma abin da manzon Allah ya rasu akai babu to amma a cikin hadisin Tirmidhi da Ahmad hadisi sahihi Annabi yace bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariba fatuba lil ghurabai addini ya fara bako addini zai kare yana bako amma Annabi yace alherin Allah ya kai wa baki ya jama'an musulmi duk wanda yazo yanzu ya tsaya yace zai tsaya akan aqida Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi alazimi aiki ya same shi zai bakin jini zai sha zagi zai sha duka zai sha mangari zai sha dauri za a kashe shi wulakanci iri-iri kai akwai wani cikin a'immatus salaf cikin malaman magabata da aka gallaza mishi a kasar su sai da ya sai da gidan shi ya koma kasar Makka ya zauna jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa al'amarin ya wuce duk yadda kake tunani mu yanzu muna rayuwa ne a wurin da yake muna da izza shakkan mu ma ake yi in kaji ana iya zagin mu sai a bayan idan to sai mu gode ma Allah, to wannan sai mu ga cewa wata fa'ida ce da ta samu gare mu, wata dama ce akan mu bi mu yada wannan ainihin aqida. Yanzu in ba mu ba, ba wanda yake yadda ya da tsabar aqida shi yada a kasar da video da audio da CD da komai, mu kadai ne yanzu a Najeriya. Yan tariqa sune suna taka tsantsan, yan kungiya sune suna taka tsantsan, balle yan shi a zunzurutun munafikai su kan dama ba su yadda magana aqida su ma ta shiga kasar. Duk waɗannan takatsan mu kadai ne yanzu. To wannan walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la yafqahun. Izza ce Allah madaukakin sarki ya ba mu daukaka ce, to dama ce na mu bi mu yada wannan ainihin aqida, jama'a su fahimce ta. Saboda menene aduhu? Abu ne za a ce maka kaza sai a ce Allah ya ce, annabi ya ce. Jama'a mun gane wannan da kyau. To shi yasa sai kaga su sauran da basu samu damar su iya yada nasu aqidojin ba, sai suka ga cewa to abin da za su yi, duk inda muka je za mu yi wa'azi, to shikenan a san wani sharri da za a yi, a san wani kutu-kutu da za a yi, a ce kar a yadda a yi wa'azin, ai in an yi wa'azin za a yi yaki. Dan Allah, jama'a musulmi, ku dubo wa'azin da muka je bara za mu yi a ainihin State Poly, Kaduna State Polytechnic, Nuhu Bamali Polytechnic. Aka je aka ce ai in an yi wa'azi za a yi yaki kaza 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 kaza, sai muka ce ai a anguwar da ke bayan poli magumi ana yin wa'azin anan. Abinda waɗannan din ba su so sai ya faru, dama mutanen kungiyar Izala ne, abinda ba su so shine in aka bayyana to mutane za su ce au ashe ma mutanen da ake zagin su, ashe ma ba haka bane Allah sarki. To shikenan da aka yi anan, duk wanda zai iya zuwa poli katanga ce kawai ta raba poli da magumi. Nan da nan sai aka zo aka yi wa'azi, sai kuma kowa ya fahimci addini, su kuma sai suka kunyata. Muka zo zamu a marmara, yan shi'a suka je a je a haɗu da ciyaman, a je a haɗu da sarakunan gargajiya, ka a bari a yi wa'azin nan, za a yi yaƙi kaza kaza kaza. Aka zo aka yi wa'azi, mutane suka fahimci addini afwajan. To haka al'amarin yake. Wannan addini Allah madaukakin sarki ya sha alwashin zai kare shi. Kar ka taɓa tunanin akwai wani mutum ɗaya ko wane ne shi wai wanda yake shine wannan addinin, wanda inda shi da addinin, in babu shi babu addinin, babu wannan mutum kowaye. Domin annabi shi ya zo da addinin, amma da ya kwanta ya mutu an ci gaba da addinin ko? To shi yasa a je a yi ta bayyana sunna. Yanzu dubi nan gabana kitabu sunna na ɗan gidan Imamu Ahmad kuma. Su dama abinda suka gada a gidansu kenan. Su ba su gaji ɗariƙa ba, ba su gaji iskance ba, su gaji bukun kirji ba, su gaji mandiri ba. Su abinda suka gada sunna a kanta baban shi ya sha wahala. Shi yake zuwa kurkuku yake kai wa uban abincin yana gidan kurkuku lokaci. To yanzu ya girma, su akan sunna suka girma. Don haka shi kuma sai ya zo ya kitabu sunna, gashi kuma mujalladi biyu, lil imami Abi Abdurrahman Abdullahi bin al imami Ahmad. Gashi kitabu sunna mujalladi biyu. Wa walidin wa ma waladaki. Abinda ake so kenan jama'ar musulmi, a je a yada sunna, a nuna mutane sunna. Duk inda kaga kana karantawa sai kaga an zo ana kokarin a kawo hayaniya a wurin, dan ka a fahimci sunna ko? Bar musu masallacin su, ku dauki wannan siyasar. Haka ake, haka yazo cikin sunna. Karanta sahihul Bukhari, in ayoyi suka sauka sai annabi ya je ya samu Quraishawa ya ce Allah ya saukar da alqur'ani, Quraishawa kuna so in karanta? Suka ce sun suka ce a sai annabi ya wuce. Dan suka ce a in ya ce sai an yi, sai a zo a yin kuma, amma sai a yi tashin hankali. To in aka yi tashin hankali sai su ce kun ga dama abin da muke nuna muku. To shi yasa muka je muka sa wa'azi wuri kaza, in aka ce wallahi za a yi yaƙi, za a zubda jini, sai mu ce a ɗage daga nan wurin a koma can. Sai a koma can, duk wanda aka hana can ɗin zai dawo nan ɗin, sai a zo a yi. To da zaran an yi shi wancan da yake cewa za a yaƙi, an bar mai kofar gidan shi, an bar mai dandalin shi, sai zama duk ƴaƴan shi da matan shi gaba ɗaya sai a karɓe su, sai zama shi kaɗai ne a gidan irin shi. Ya rage mishi shawara ko ya zauna wahdahu la sharika lahu fi shirka, ko kuma ya biyo cikin ahlut tauhidi. To haka, amma an ka zo kana karantarwa ko kana wa'azi, masallacin su ne suka ce ba su so, suna cewa ba su so rufe kawai, suna cewa ba su so sai ka tsaya, sai ka zauna shikenan, ba ku so a zauna shikenan. To ka basu da jama'a ma kawai sun isa su jarama. Imamu Shawkani yana karantar da sahihul Bukhari a kasar su ta Yaman Sana'a, kawai sai ainihin aka zo aka ce wallahi ba a so, za a duk sai ya rike, sai kama hanya ya tafi gida. Aika shi gari malam sai ga yan banga suka zo tun daga gidan shi suka yi fareti sahu sahu, suka ce malam ya fito ya fara karatun nan, ba haka ba yanzu ne za a zubda shi. Kai in ka ce za ka yi faɗar su dama mutanen ƙungiyoyi da ɗariƙoƙi abin da suke so kenan, da kai ake so a yi faɗa. To kai yanzu nan ɗan ɗariƙa ya isa ka yi faɗa da shi, waye shi? Tsohon mai laifi ka yi faɗa da shi? Saboda Allah ya ka girmama shi. a'a to rabile shi ko ma ka zauna wuri guda kana nan sai kaga jama'a gari kawai sun tafa shi gaba sai sun kawo da shirke a zo ai karatu to abin da yake daidai kenan jama'a saboda haka jama'ar musulmi a je a ci gaba da yada sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a karantar da mutane sunna a karantar da mata a buga sunna a yada a takarda da turanci da hausa da yarabanci da nufanci wannan fa aiki ne dake kan kowa dangin ka nufa ne abinda ne a'a alafai ne suke ka buga da nufanci ka je ka kai musu a je a kai musu gashi nan a yara a je a kai musu je kowa a je a yada sunna jama'a wallahi alazim ba abin da zamu ka da mutuncin shekara mutuncin mu irin sunna malaman nan da suka rike sunna shekaru 20 da suka wuce sai Allah ya daga darajar su da suka rabu da ita fa yanzu ko sunan su baka ji me yasa saboda sun gulakanta sunna Allah madaukakin sarki ya taimake mu zamu saurara nan insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah